والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طيب يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara cece da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala, da mana arzikin halartar wannan masallaci na Nurul Yaqin da ke kafi Laifin Abuja. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da mana arzikin ɗaya daga cikin manyan malaman da ake yi da su a Najeriya. Zama wajen Najeriya, Sheikh Dr. Abdullah Gadan Kaya, wanda ko ajiya cikin tambayoyin da na karanta wani na godiya da Allah ya ga malam zafi. Muna godiya Allah ya ƙara yi wa rayuwa albarka Sheikh. Muna roƙon Allah ya yi masa jagora mu da za mu saurari karatun da malam zai yi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfani da shi. Malam zai yi mana magana kan abin da ya shafi tarbiyya. Za a yi magana ta awa ɗaya, sannan tambayoyi za su biyo baya. Duk wanda take da tambayar ta samu su amira ko kuma ta rubuto takardarta, za ta iso insha Allah mana ne akwai time in an ku tambayoyi in ba dai sun yawan adadin kuma. Insha Allah ta'ala za mu zabe the most relevant tambayoyi wa inda za su amfana su. Gama wajen samun wannan tabbacin an tattauna matsaloli wa inda suke da alaƙa da mu, musamman iyaye mata da kuma 'yan uwa da wa abun da ya shafi aure, sannan muka zaɓo mana sai a rubin wannan. Kuma daga an nan fatan biyan matsaloli duk za su iya samu. Muna roƙon Allah ta samu da alkhairi wanda suka zo daga nesa da wanda suka zo daga kusa. Duka wannan yana daga imani, Allah ƙara mana imani. Media a tare da mu akwai sunna TV jiya karatun da aka yi za su sa, yau ma za su sa. Allah ta samu da alkhairi ga social media kuma na jibi. Ga kuma na dole ne ga life ana yi, ga kuma kuna ɗauka shi life. Allah ta sa kowa da alkhairi. Wannan shi ne karo na farko wanda aka yi karatu ko aka yi karatu irin wanda nake son a ce an yi shi, wanda za a samu time a yi wa iyaye mata bayani. Tun da kullum ana karatu a cikin masallaci ba za mu iya samun wannan dama ba, amma da ɗalibai suna cikin ajujuwa ana ta hadda wannan bai hana wancan ba. Muna roƙon Allah ya sa ya fi gaba, Allah ya mana jagora, Allah ya kafa ayyukan, Allah ya sa wanda ya zama cikin cikin aljanna. Mala ya shirya tsafi sale tafura tsadar mashkura mata.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا جماعة na wannan unguwa mai albarka, unguwar Cafe Life Camp a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a wannan babban cibiya ta addinin Musulunci da karantarwa da da'awa, Nurul Yaqeen Islamic Foundation. Ina muku gaisuwa irin ta addinin Musulunci, ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da asubahi, barkanmu da kasancewa karo na uku, wannan shi ne zamanmu na uku a nan masallaci, wanda ku ne al-Kitamu Misk. Allah ya saka malam da alkhairi da ya gabatarwa da kuma shimfiɗa dangane da me za a tattauna a kai. Ina so ku bani tunaninku, ku bani lokacinku, ku saurare ni da zuciyarku da kunnuwanku, saboda za mu tattauna ne a kan matsalolin da suka dame mu. Ina tabbatar miki abinda za a tattauna ya shafe ki, lalle ya shafe ki. Su kuma tunda kuka ga mun haɗu a masallaci ɗakin Allah, to muna neman rahmar Ubangiji ne tabaraka ta'ala. Masala shi ne da ta shafi tarbiya. Ita tarbiya, iyaye mata, duk lokacin da aka yi magana akan tarbiya, to iyaye mata su ne na farko da za a fara tunani, kuma su ne abin zargi na farko, duk da ba za su ɗauki laifi gaba ɗaya ba, ba za su ɗauki laifi gaba ɗaya ba, amma kuma dole sai an dama da ku. Ba za a taɓa yin ko ba za a taɓa iya gudanar da tarbiyya a cikin gida ba wai ba tare da an tuntuɓi mace ba. Da haka kayan ku ne, aikin ku ne, ya rage gare ku, ku nutsu, ku duba me ya kamata ku yi don ku taimaki kanku, taimaki yayanku, ku rufa kanku asiri. Hajiya, idan kika yi tarbiyyar nan kene za ku ci kowa moriyarta. Idan ‘ya’ya suka gyaru, yawanci iyaye mata sun fi cin moriyar ‘ya’yansu, saboda Allah ya ba ku kuna da nisan kwana da yawan, kuna da daɗewa sama da maza, za ki ta ganin wancan mijinci ya mutu, wancan mijinci ya mutu, wancan mijinci ya mutu da yawa, mazan suke mutuwa su bar ku. Sai dai kaɗan ne za ku ji cewa wani matarsa ta mutu, wani matarsa ta mutu, wani matarsa ta mutu. Kuma yawancin ku idan aka mutu, aka tafi, aka bar muku ‘ya’ya, ko auren ma ba ku tsarin, saboda kuna shagaltuwa ne da tarbiyyar ‘ya’ya da kulawa da su. Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya sa ku yi abun akan ilimi. Idan ba ki gane ya ake yin tarbiyyar ba, za ki fi shirme ni. Ki ɓata lokacinki, babu biyan bukata, daga baya kuma a zo a ci na yatsa lokacin da rayuwa ta tafi, ƙarfi ya tafi, damar kuma ta kubuce. Ita mace tana da rauni, ki yarda cewa kina da rauni, kina bukatar a ƙarfafe ki. Kar ki yarda ki ji cewa kin isa, kin kai, za ki iya komai. Wallahi ba za ki iya ba. kina buƙatar tallafi, kina buƙatar agaji. Uwa mace mai shekara 70-80 sai kiga ɗanta ɗan shekara 15 yana ɗaukar nauyin cinta da shanta da kulawa da ita. Ke kam akwai haihuwa, akwai share yaya, amma hila ta rayuwa ya za a riƙe kai, wannan ba naki bane sai dai yara su miki. To ya za ki bari wanda za su taimake ki nan da shekara 60-70-50-30 ki bari su lalace? In suka lalace wa zai taimake ki? Kina ji kina gani za ki kukan zuciya, baƙin ciki ya ƙullace ki, da damuwa ta dame ki, alhali ke ne ki mai sakaci, ba ki tsaya ki kai wa kanki kyakkyawan shiri ba tun alfijirin rayuwa. Da mace mustad'afa ne, har yanzu ɗin ma mustad'afa ne, mahdumatul huquq, an danne mata haƙƙinta, ita mace ba ta da wani dama ko wani iko, kuma har yanzu abin dai haka yake. To amma dai musulunci ya zo sai ya fito da ita ya mace daga halin da suke ciki na ƙasƙanci da tozarci, ya mai da ita halin karama da insaniya, ya ɗaga ta, ya kimanta ta, ya darasta ta, ya kuma girmama ta. Ba don komai ba, saboda shi ne addini, adalin addini, don ya mayar da mace ta zama tana da ahliya, tana da wato cancanta, tana da capacity na isar da saƙo da kuma yin tarbiyya ta ƙwarai. Allah ya ba wa mace makana aliya, matsayi madaukaki, wanda kuma da kafirai ba su ba wa mace matsayi madaukaki ba, sai suka tozarta ta, sai suka wulaƙanta ta. Musulunci ya mai da ita al'ummu murabbiyatun lil ajyal, uwa mai tarbiyyar jili-jili, wato lokaci-lokaci na al'umma, zamani-zamani. Ya mai da ita matar aure wanda take da haƙƙoƙi da wajibabbun abubuwa da ya kamata a kula mata. Ya mai da ita yarinya matashiya, ya ce a tsare mata mutuncinta ko kallonta na sha'awa kada a yi, sai dai idan an aure ta an ba da sadaki, ya kare ta daga abasul abisin, wasan masu wasa. Da yanzu ɗin ma da wanda ba su da addini, mutum yakan iya keɓanta da mace ya lalata da ita a banza, ga fushin Allah, ga cin mutuncinta. Idan mutum ya ɗauko sha'awarsa kurin sai ya samu mace mara addini, ya biya buƙatarsa ta sha'awa ba tare da tunanin Allah ya ce ya yi ƙoƙari ba, a'a, musulunci ya hana wannan. Kenan musulunci ya miki gata, shi ne shimfiɗar da nake so in ce kawai. Tunda kuma musulunci ya miki gata, to sai ki karɓi shawara da musulunci ya baki. Gabar magana ta farko zan buɗe ta ne da maganar babban malami a Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya faɗa cewa ku iyayen kuna da matsala, daga cikin iyaye akwai masu mushkila. Ya ce wa kan min man ashqa waladahu wa falazata kabidihi fi dunya wal akhirah, nawa nawa ne da yawa daga cikin iyaye da suka mai da ƴaƴansu ƴan wuta. Kina uwa ki zama sababin da ƴaƴanki za su shiga wuta, kana uba da za ka mai da ɗanka shakiyi, ba sa'idi ba kame da shi marar rabo saboda amanar sa tana wuyanka tana wuyanki kuka nuna musu gata alhali cutar su kuke kuka nuna musu soyayya alhali kin su kuke kuka nuna musu suna da matsayi alhali kasantar da su kuke kuka nuna musu duniya ba ku nuna musu lahira ba ya kunku dabara ku ba su duniyar su ci kuma ku nuna musu lahira dan su kubuta da gangan jikin su daga azabar Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ابن القيم يكتشى به ماله وترك تأديبه واتك شيئا لكن يمس التربية لكن تيمكنس أكن ديدي أما أنا تيمكنس أكن شعوة وإعانته على شهواته kace yazo ya ce miki danta akan sha'awarsa sha'awa ta saban Allah kusa ya'an ku suna saba wa Allah ku dora su akan duk abin da za su lalace kuna sani kun sani akwai abubuwa na sha'awa da ake dankawa yara yau amma daga ƙarshe lalata su yake kamar manya-manyan wayoyi da kuke saya kuka ba kukan ba wa kananan yara ƴan mata wato ko 20 bata cika ba an sai mata wayar da za ta iya sayan gida guda a kauye kana rike shi a wayan nan Allah kadai mahaliccin sambai da kasai shi kadai ya bar wa kansa sanin barna wallahi da fasadi da yake cikin wayoyi da ake ba wa yara ƴan mata wallahi kina kwance kina bacci kin kwanta da ayatul kursi kin karanta falaki da nasi yarki karfe 3 dare wani dan iskan duniya ya hana ta bacci yana Instagram da ita yana Telegram da ita yana WhatsApp da ita ba za ta ji magana kowa ba magana sa za ta ji ya hana ta karatu ya hana ta yin duk abin da zai kara mata kusanci da Allah kun ce miki da kan sha'awarta kun nuna mace ita yar gata ce ba mamaki ma wayar da take riƙe ta fita ubanta alhali kun musu hanyar shiga wuta karamar yarinya da bata kai shekara 20 ba an koya mata zina a cikin waya zina a cikin waya ta kwada jikinta ta aika aika wani ta bude kirjinta ta yi tsirara ta haska wa wani namiji ta aika masa wallahi bata kai shekara 17 wannan 17 ba waye ce mata wayar uwarta waye ce mata ubanta duka wannan ku zauna ku sani wallahi shi kun amsa tambaya a wajen Allah ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara ya kwanda kai imani fari kawo kun kuda iyalanku daga wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ليوا أفيا أبن دا كوكي ويايا كمان تالي تربية كمان تالي أبن دا شريعة الشركي هديش أكر رأي دا شعواسا أبن يارو يتبت شيك مر أرمي تيأتش أي بتشيك يكرع تاشيش يتبت شنو بديد صلى الصبايبا لكن صلى أنا إيه amma danki baya zuwa sallah wallahi hajiya hajiya wallahi kake taba tsammanin kina da wannan dabi'ar zaki shiga aljanna haka kawai wallahi baki saba in ji ku an tusakum ahlikum naran za ta yi aiki ai kun ji naran a gashi ku kiyaye kawukan ku kiyaye iyalanku daga wuta ba yanda za a yi ku kyale ƴaƴanku saka kai rayuwa ta shirbici take ba kaidi kuma wai a zo wai kawai ki wuce ki shiga aljanna haka kawai bayan kin bar ƴaƴanki sun lalace da yawa wata ko da yawa wasu sai kiga ƴaƴansu ne dalilin shigar su wuta ƴaƴansu ne dalilin shigar su wuta ibn al-qayyim yace wa i'anatihi ala shahawatihi kashi nan da larabci yace wa yazmu annahu yukrimu wa qad ahanahu uba ko uwa suna daukan suna girmama dan su ne dan sun ba su abun duniya sun ki kulawa da tarbiyar su ba a yi wa yara fada yau ba a iya musu tsawa yau yaya ke yi wa iyaye tsawa ba a iya bakantawa yarinya budurwa sai ta yi zuciya ce sati biyu ba ta kula uwarta ta yi wata ɗaya ba ta kula uba dama uba ko yayi ba ya damu da shi sai dai an zo biyan kuɗin makaranta ko wata larurar asibiti nan ne uba yake da amfani amma waye damu da shi yau ƴaƴanku lallaba su kuke kada ran su ya ɓaci gani kuke in kun ɓata musu kun ce su bi Allah kun ɓata musu kamar kun rikito da duniya ne akan kuna tsammanin kuna taimakon su ne kuna girmama su alhali kun wulakanta su ne wa annahu yarhamu wa qad zalama ibn kam yace mutum yana tsammani yana tausayin ɗansa alhalin zalunta da yake kana tausayin su zalunta da yake yanzu a kai mutum asibiti ya kari ya yi rugurugu sai likita ya ce wallahi tausayin sa yake ji ba zai iya taba shi ba shi yana tausayin sa ya kyale shi da ciwon sa a haka a kakkalle saboda baya so in ya ja shi ya kuka baya so ya zo ya gyara masa jikin bari ya kyale shi saboda kar ya bata masa dan Allah ya taimake shi ya zalunce shi ya kashe shi haka ba kuna gani ciwo zai kama ku a kai ku asibiti kuna jin zafi kuna shan wahala amma so ake a gyara ku to haka tarbiya take ba a yin tarbiya ana shan madara fa ba a yin tarbiya ana kare kashin kaza ba a yin tarbiya wai haka kawai dole ne yaro wallahi sai ya ji ba daɗi yanzu ƴaƴan nan da ku koro su makaranta da ku kyale su suna can suna game amma yau kuka turo su suka zo makaranta don su ji Qur'ani amma da an basu da za su yi game wasu ma ƙanana ne sun iya shiga YouTube ba amma me aka koro su aka ce su zo makaranta saboda ana neman shirya su gobe ibn qayyim yace fa fatahu intifa'uhu bi waladihi daka ya kasa amfanuwa da dan shi sai waye gari baya iya cin moriyar dan sa wa fawwata alayhi hafzahu fi dunya wal akhirah kuma ya sa rabansa a kansa duniya da lahira biyu kuma ce ibn qayyim da karshe rufe magana wanda ina so ku ji ta yace wai zai akwai zai akwai za tabarta al fasad fi al awladi ra'aita ammatahu min qibal al aba'i idan ka lura da lalacewa na ainihin wato yara duk lokacin da aka ce tarbiyar yaya ta lalace ibn qayyim yace wallahi mafi rinjayen dalili da sababin lalacewar tarbiyar yaya daga iyaye ne ke da kike gabana kina cikin iyaye daka in gidanki ya baci ki tabbatar kai kin tsaya gaban Allah kin yi tambaya kin amsa tambaya za a miki tambayoyi tun a kabari wannan na mala'iku ne nafilan akwai inda zaki tsaya gaban Allah Allah ya tambaye ki ki bada amsa in baki bada amsa ba kuma to ana cikin tashin hankali to anan gurin bukata ta tabiya ibn qayyim ya faɗa cewa idan yara suka lalace to a lura da mafi rinjayen lalacewar yaran nan akwai tasirin iyaye ke a matsayin ki na mace mai aure ke a matsayin ki na yarinya budurwa da zaki aure gobe ji bugata ki shirya ba girin girin ba tai mai ba wai auren ba wani shiri akai na samar da tarbiya ga miji tarbiya ga ƴaƴan da zaki haifa tarbiya ga ƴar aikin ki kanta tarbiya ga masu miki shara tarbiya ga kaza kina da aiki a kanki ga ki karama da shekaru kadan amma kuma akwai nauyi a kanki da zarar kin shiga gidan miji kuma wallahi da rikafi a kanki ana ba ruwan Allah da karancin shekaru ki sani akwai babban aiki a kanki yasa ake so mace ta fara gyara kanta in ta gyara kanta ka zama ta kwarai mai sifofi na kwarai zaman aurenta yayi kyau to tarbiya tana mata sauki kuma yara su ne mata da'a to amma matar da bata ga mijinta ba ta isa ta sa ƴaƴanta su bi ta ke da kika kangarewa miji, ke da kike uwa ka ubanka da miji, ke da kika rena miji, ke da kike wulakanta miji, ke da kike jayayya da miji, ke da kike dakawa mijin ki tsawa, to kuma ke ne zaki zo ƴaƴanki su biki? Ke ma fa baki bi na gaba da ke ba, to yaya Allah zai hore miki na ƙasanki su biki? To daga nan ake bari, kuma barin da ba lalle a kwashe shi duka ba. Gyara kanki, gyara gidanki, shirya, kimba, duba abin da ya zama dole a kanki ki kula da shi, saboda shekarun da za su biyo baya ƴaƴan da zaki tara a gaban ki Allah ya sauke miki su. Shi yasa ake so mace ta zama mai husnul ta'a, kyakkyawan da'a da biyayya. Abin da nake nufi al-istijabatu li amri zawj, amsawa umarnin miji idan amara bil ma'ruf, in yayi umarni da kyakkyawa. Ku yi hakuri da mazajenku, suna da wahalan sha'ani. Ku yi hakuri da mazajenku, lamuran su sai dai an kau da kai. Wallahi ba mijinki ne kadai ba, Hajiya wallahi yawanci haka suke. Duk wacce suke jin da bakin ciki a gidanta, ka dauka kawacce binta, kawacce hindo, kawacce mai ramu, ta gari kaza, ita ma din haka mijinta yake. Yau in mata 100 za su hadu suna ba da labarin halayen mazajensu, za ku ga halayen kusan ya zo iri ɗaya, saboda a zamani ɗaya ne. Ba ke kaɗai ake abin ba, ba ke kaɗai yake daka tsawa ba, ba ke kaɗai yake tauye miki ake ba, yawancinsu haka suke. In kika kashe auren, kina tsammanin za ki samu sauƙi, wallahi in kika fita wani ya zo ya aure ki, sai kin kwammace da kin zauna a gidan baban ummi, shi kam da ɗan dama dama kikan iya ɓata rai ma ya lallaɓe ki. Yanzu kuma ga wani nan yana ganin bazawara ce ke wahala ce ta koro ki, yanzu kuma zai daɗa gana miki azaba, saboda ya san ba za ki fita da gidan ba don kar a rinƙa lissafa yawan auren ki. Ki nutsu, ki yi haƙuri, kamar yadda duk ɗan Najeriya yana zaune a Najeriya, ai haƙuri muke ko? A ƙasar mu ma da muke da arziki, muke da dukiya, muke da kaza, muna haƙuri. To me yasa matan aure ba za ta yi haƙuri a gidan aurenta ba? Hanni da nake miki wa'azin nan, ina gaya wa matana su yi haƙuri da ni, da zaƙin baki ina ta magana, amma dole ni matan zan saba musu. Wallahi ai ɗan adam ne ni, za a iya ɓata min rai in yi ba daidai ba, daga baya kuma in na gane da ba da haƙuri, wata ran kuma na ce kai wa rabu da su, ci gaba da tafiya haka, mata sai da haka. Ɗabi'unmu ne mu mazaje, sai dai Allah ya shirye mu. Ina ba da wannan shawara ne wato ga iyayena mata, wallahi na san da yawa gidajen auren ba daɗi. Ba daɗi fa, ba daɗi. Ginin ne kawai, amma cikin ba daɗi. Kamar Balbela ne ta bayan ta kyau, jikinta gashinta fari kal, amma in kika farke Balbela, naman ta baki kirin ba haka abu yake, ga zabga-zabgan motoci, amma wallahi zaki hauta jininki ya kusa kaiwa 200 ya daga, amma fa da kasuwar mota. Waya kadai da mijinki in kika daga kika duba, billahi azimu ba za ki iya bacci ba. Wacce kira ne tana ta kuka tana shesheka, ta kasa yin fatawar ma. Yanzu haka zai mun, nace ki yi bayani, yanzu haka zai mun kuka kuka kuka. Kin san me ya faru? Sautsayi ya kai ta, ta je ta bude wayarka, ta ga abin da ba ta taba tsammani ba, ta ce wannan mutumi ga ayoyi a bakinsa, ga hadisai, ashe cikakken dan iska ne. Ki haƙuri, in dai namiji ne da waya, in dai namiji ne da hoton mata, Allah ya sauke da wasu abubuwa. Shawara ta gare ki ƴar uwata, ki daina bude wayar mijinki. Kashi, kun san kashi a karamakumullah, inda kashi a nan in ana lullube a rufe, in baka je kusa da shi ba, baka muda ba, baka san shi ba, sai ka gama zamanka har ma a kawo maka abincin ka cika su da kwano a gaban ka, yana gaba. In aka saka kashi a langa, aka rufe shi kirif in ba bude shi ba waye san kashi ne to matsalan da yawa daga cikin wayoyin mazajen ku wallahi wanda kashi Allah wanda ke bude kashi ki ji warin kashi ki tsirkar da yawa amma akwai abin da in ka bude gani har kiyama ta tashi ba za ki taba manta wannan bakin cikin ba kuma ba za ki taba tsammanin shi bane kuma amma shi din ne zamani ya canja dole ku zama masu ganewa dan haka ban ma bude ba kawai ni ban san kana yi ba ba shikenan ba ban san kana yi ba ballantan tara wa kaina hawan jini in ka ta bacci akwai abin da in ba ga ya maka shi ba sai kai rayuwarka lami lafiya Allah ya raba lafiya to wannan wani babi ne da indai ana magana tarbiya to ya kamata nan gaba a rinka magana tarbiyar ma'auratan su kansu tarbiyar matan auren tarbiyar mijin auren to ina baki shawara a babi na shimfida lalle ki zama mai kyakkyawan da'a ga mijinki ko da dadi ko ba dadi al-istijaba li amri az-zawji idha amara bil ma'ruf amsa umarnin miji idan ya umarni da kyakkyawa kuma malamai suka ce ana so wato da'ar da mace za ta yi wa mijinka ta zamanto nadi'atun min al-qalb ta fukugo ne daga zuciya ba da'ar a gabanka ne maka ba bayan ka tafi zage ka wanda yau shine da'ar da mata suke yi wa mazajen su wasu daga cikin su za a bi shi akan idansa za a yi masa duk akan idansa amma in ya tafi da ita za a dauki diga a fakkare mijin kawai tana yi masa biyayya ne don jin tsoron sharrin sa ta masa abin da zai ji dadi ne don kada ya mata bala'i amma a zuciyarta ba ta so ta yi me ya jawo haka saboda mummunar mu'amalar mazajen wanda ni yake munanta maka mu'amala to sai kaga kawai kana bin sa ne a dole kawai akwai matar da tace wallahi hatta sunna ta aure tana kuka tana hawaye take bashi kanta ya biya bukata wallahi tace bata taba jin dadi ba ko wai hankalinta a kwance tace kawai tunawa take yi azabar Allah idan yau ba ke masa da'a ba amma ba wai dan tana son sa ba akwai wanda tace auren nan da nake yi aure ne na biyayya ba na soyayya ba ya kamata ka sani wallahi ba na son ka amma na hakura ina bi ne saboda iyaye saboda yaya saboda kaza amma so wani so dai kam ni a waje na ba na son ka ka kuma san da wannan inda yau zaka sallame ni da kace nake karara ta gaya mai gidan shi ko da yake makale mata ne kingam yace ba komai za a shiga ban labawa haka ba komai to kinga wannan akwai damuwa ita wannan fa labarin jin dadin aure ba ta san shi ba wallahi Allah ya sani ina tausayin mata kwarai babu dadi mutum yana rayuwa irin wannan rayuwar ba dadi wallahi kuma in ta kuskure ka fada hannun mutumin banza ya tara maka yaya ya karar da yarintarka da budurcinka ya dauke ka yi wannan da kai ina zaka ji ina zaki ci yawancin mata a gidan aure zaman hakuri suke yi mun san da wannan amma wannan ba zai hana a gaya muku cewa ku yi hakuri ku yi mazajen ku da'a ba matuƙar sun umarce ku da kyakkyawa a shari'a in ba su umarce ku da su saman Allah ba manzo Allah yana cewa la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'atu fil ma'ruf hadisi imam muslim ba a yin da'a a kan sabon Allah ba a yi wa miji da'a idan ya yi umarni da sabon Allah a'a ana yin da'a ne a cikin abin da yake sananne a shari'a mai kyau ba wai abin da yake sabon Allah ba kamar yaya yanzu da miji zai zo ya ce sai ya sadu da matarsa tana al'ada to kanta masa da'a ta ce a'a ya buga ya rawa duk abin da zai yi kacce masa da'a dan Allah ya hana ata bilun nisa'a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ne ya fada ku ne sanci mata idan suna jinin al'ada nisanta na kwanciya da saduwa ba wai nisanta na zama a shimfiɗa ɗaya ba. Allah ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah, komai ku yi da matan ku in suna al'ada amma ban da saduwa ta aure. To sai namiji ya zo ya ce sai ya yi alaƙar aure da matarsa alhali tana al'ada, sabon Allah ne karki masa da'a. Innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatillah. Ko namiji yace zai rinka saduwa da mace ta dubura, ana nufin ya canja wurin da ake saduwar mace da mace, yace ga yanda zai yi da ita, bai kamata ta yi masa da'a ba don ya saba wa ka'idar shari'a. Nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashi'tum wa qaddimu li anfusikum. Annashi'tum din nan kaifa shi'tum, malamai sun yi bayani ta yaya suka faɗa ga yadda annabi yace ga yadda shari'a ce. Namiji ya umarci mace da aikata barna, kamar misali ya hana ta sa hijabi, za ta fita ya ce ta fidda tsaranci saboda tana da kyau, zai je nuna ta ga abokanai, karki masa da'a, ki ce kyauna da adona naka ne kai ɗaya ba na abokananka ba ne, sai ki saka hijabi ki fita, in kun dawo gida ki shirin ki masa kwalliya da ado. Ko mai gidanki ya ce yaran su kar su rinka saka hijabi in za su fita makaranta ko za su fita unguwa, a yafa musu gyale su fita cikin tsiraici da ƙananan kaya, ki ce a'a, Allah ya maka rahama, na fi jin tsoron azabar Allah sama da taka, bari in lullube yayana don mu yayan musulmi ne ba yayan arna ba. Wannan ƴan misalai ne muke gaya muku akan a iya samun wani fandararren miji ya bada umarni akan a aikata abin da yake Allah baya so, to ba za a yi masa da'a ba, kar a yi faɗa da shi, kar a yi komai da shi, amma a ƙi aikata abin da yake idan an san abin sabo ne. Kamar lokacin sallah asuba yayi, namiji ya nemi mace a lokacin sallah, bai kamata ta yi masa da'a ba don wannan lokacin sallah na Allah ne, sai ta yi mazar ce bari na yi sallah sai ta zo ta biya mai buƙatar shi, da dai misalai wa haka za da marai. Da haka ya ce ‘yan uwa ta mace, ki wa mijinki da'a fil ma'ruf, a cikin yadda Allah ya ba da umarni a yi, kuma wajibinki ne ki bi shi. Annabi ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ya zan umarci wani ya yi wani sujjada, da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada, dubu sujjada ba. Sujjada mutum ya kafa kocinsa a ƙasa, da ana yi wa wani ɗan adam yana yi wa wani, da na sa mace ta rinka yi wa mijinta sujjada kullum. Ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tu'addi almar'atu haqqa zawjiha ko haqqa rabbiha. Na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa shine Allah, mace ba za ta iya sauke haƙƙin ubangijinta ba, mace ba za ta iya sauke haƙƙin ubangiji ba hatta tu'addiya hatta zawjiha kullihi, sai ta sauke haƙƙin mijinta dole duka gaba daya. Ba yanda za a yi ki tashi kina kiyamul layli kina sallar dare kina azumin litinin da alhamis, amma gari ya waye kina ganawa mijinki azaba. Ai Allah ya ce baki ma sauke haƙƙin Allah ba in baki sauke haƙƙin miji ba. Haka na ku yi haƙuri, wannan ita ce shari'ar, wannan shine addinin biyayya ga miji, da'a ga miji. Duk wacce take so ta samu rabo ta rabauta, wallahi ta yi haƙuri ta bi mijinta, don anan aljanna ki take. Kar ki kuskura ki lalata rayuwarki ki barar da aljannan ki tun yanzu. Rabu da matan duniya, ƴan duniya, wasu ƴan boko marasa addini masu rayuwar turawa, suna rigar musulmi amma suna rayuwar turawa a cikin gidajensu. A wulakanta miji, a tozarta shi, a wulakanta shi, a ƙi abin umarninsa kawai don an san yana bayarwa, yana kaza yana kaza. In ma bai yi magana ba, to ai Allah zai yi magana. In ma bai dau mataki ba, Allah sai ya dau mataki da yawa daga cikin mata abun tausayi ta dalilin zaman auren nan suke barar da aljannansu. Ki zo ki mutu, ki yi mutuwa wanda take ba ta da daɗi, nan da nan an manta da ke kina cikin azabar Allah. Allah ke manzo Allah ya ce ba za ki iya sauke haƙƙin Allah ba, a rubuta kin sauke haƙƙin Allah sai kin sauke haƙƙin mijinki. duk wacce mijinta hankalinsa bai kwanta da ita ba tana azabtar da shi tana masa bala'i to wallahi ta sani a wajen Allah ba su fi haƙin Allah ba magana babba ce magana fa tana da muhimmanci magana fa tana da ban tsoro shi yasa aka ba ku kyakkyawan kulawa aka ba ku cikakken yanci duk wacce za ta yi aure ta tsaya ta dabje ta nutsu ta auri mijin da take son sa yake son ta in mace tana son miji babu biyayyar da ba za ta yi masa ba da nan kuma nake jan hankalin iyaye ku daina yi wa ƴaƴanku auren dole idan kuka yi wa ƴaƴanku mata auren dole ba za su bi mazajen ba in ko ba su bi mijinsu ba to ba za su yi aljanna ba kin kashe rayuwar duniyar ƴarki kin kashe rayuwar lahirar ƴarki da haka ku bari su zo da mutanen kirki da kuka gamsu da su lokaci ne ku aura musu saboda tabbataccen abu ne soyayya tsakanin miji da mata yakan sa mace ta yi ta biyayya har ma ta wuce gona da iri saboda bala'in son da take wurin shi yau mace bata ma ba mijinta ba ma in dai tana son sa take wasu abubuwa na daban ballanta na mijinta na aure to ku kula da kyau sannan kuma da tauye hakoki da yawa in kaga mace ta fantare wa miji wani lokacin ya tauye mata hakkinta abinda ya zama dole ya yi mata da zai yi ba kamar yadda yau da yawa daga cikin mazan wannan zamani basu lura basu damu da hakokin matansu a kansu ba sun mai da matansu bayi sun mai da matansu marasa haƙƙi sun mai da matansu basu isa ba saboda suna da wata gagara sai ta azabtar da ƴaƴan mutane a hannunsu labarin ba shi da daɗi inda Hajiya wance za ta gaya miki yanayin da take rayuwa a gidan mijinta duka mun san da wannan kuma amma abin da ake so da abiki bashi a kiyama wanda ke ki bi bashi da aje kiyama a ce ke ana bin ki bashi ba ke ba to gwanda a ce eh kin yi amma an cuce ki mijinki ne ya cutar da ke ko dai ki ya kai ko ya biya miki hakkin ki kula da wannan iyaye na mata yana da mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hatta law sa'alaha nafsaha wa huwa ala qatabin lam tamna'u ko da mace tana kan dabba ne tana tafiya mijinta ya buƙace ta buƙata ta sunna ba za ta hana shi ba ko tana girki ta dora girki miya tana raba baka mai gidanta ya neme ta da sunna sai ta sauke ta je ta biya masa buƙata ko da kuwa ita din ba ta sha'awa dan shari'a bata ce sai in kima kina da sha'awa kamar yadda kike sha'awa zan iya samu zai iya yiwa dai yana da sha'awa a lokacin da bai da shi musamman ku mata wani lokacin an bata muku rai abin sai fita a rawa to sai kun yi hakuri da'a ga miji rukuni ne na rayuwar aure ku daina biye rayuwa ta boko rayuwa ta rashin addini kun zama wayayyu yanzu ba wani birnin takan da zai hana ku bin Allah kar ku yadda har azo ana buga misali dake ana cewa ai matan Abuja wani irin misali ne matan Abuja akan bin Allah ko kuma matan Abuja akan cutar da miji da kin bin dokar aure kar ki yadda ki shiga cikin wannan layin a'a ai ba ingila kike ba karewar birnin taka kenan a Najeriya ki musulunci ki ya kuma tar da ke shari'a da kike bi ta kara miki inganci abu na biyu abin da zai ce miki mace duk shimfiɗa nake faɗa akan tarbiya ke din a karan kanki dangane da miji ki rinka shimfiɗa masa rayuwa mai kyau mai daɗi ya ji daɗin rayuwa da ke to in kin yi umarni wa ƴaƴanki sai su bi ki kamar yaya a samu husnul manzar wal hay'a kyakkyawan yanayi da shiga mai kyau da ainihin wato yanayi mai kyau ki zama kullum al'amarin ki mai kyau ne abin da ake nufi at-tajammul lizawj yi wa miji kwalliya amrun fitri wani abu ne da Allah ya gina ya mace a kanta ko ba a ja mata aya ba ko ba a ja mata hadisi ba kawai mace ta riga ta sani automatically kawai za ta yi wa mijinta ado dan daman duk adan mace gaba daya a duniya ai wa miji aka ce ta yi wa adan da ake wa miji yafi na tsawa wallahi adan da ake wa miji yafi na fita unguwa adan da ake wa miji ruwar sa ake ba a bari ko kishiya ma ta gani akwai matar da duk abin da za ta yi wa mijinta na kulliya gida daya hada su da abokiyar zama wallahi ba ta yin dressing din da take tinkarin mijinta kishiya ta idan ta bi tana gani a'a zata kwalliyarta ta rufe da hijabi ko ta sa doguwar riga ko na amma in ya shigo daga ita sai shi to sai ta yi masa kwalliyar da yake so saboda tana da kishin ta bayyana adanta da kwalliyarta ga wani ya gani hatta ya kuwata mace ma ba ta yadda ta gani ba dan kar ma ki sallace yayi sanyi abu kafin mai gidan sai zo mai gidan ce zo yau akwai irin waɗannan mata akwai wanda ta shirya za ta yi wannan na'am akwai su ana samu su to daga cikin samar da husnul al-hay'ah wal manzar shine akwai at-tajammul lil zawj yi wa kulliya wa miji yanzu bari buga miki misali yanzu ko yaya ne kuke fitowa kuke zuwa da su unguwa ko karatu ai ba ki yadda ki fitar da danki ki tashi cikin jama'a sai kin mai wanka kin sa mai huda da turare ko saboda duk wanda ya ganshi ya sha'awa daukar sa ba ki har famfas kuke sa wa yaran ku dan kar su zo su yi kasanta to me yasa intimacy kusancin ki tsakanin ki da mijinki kamar kusancin ki tsakanin ki da jaririnki ne ba wani wanda zai so ya zo wajen mijinsa yana cikin wani ne amma yau kaji miji yana zargin mace wai tana waye akwai zagin da ya wuce wannan ke akwai kasanci da wulakancin da ya wuce wannan a ce mijinki a ce wai yana zargin kina wari ke kina mace za a gaya miki wannan ke kina mace sai shiri a ce shi yana wari ko tana warin amata ko tana warin kaza ko abu kaza ko babu gyaran kaza namiji kiga ya zo fita ya dauki 500 ya gulla wa matarsa ya ce wallahi ga 500 in kika yadda na dawo ba kije kike kitso ba Allah sai na bata miki rikici ake da ita akan kitso gashin ki ya dankare kin zo tsifa gari yana ta zubowa a kai ki kamar garin matsara kwanan sha guda kina ina gashin ki baki iya gyarawa ba to in baki iya gyara gashi ba to me zaki kuma duk matar da kaga tana da wannan to tuwanta ma aka yi ba a gyare yake ba abincin ta ma wallahi ba ciwo sai dai a ci dan hakuri dan maganin yunwa kawai dan haka mazala ta ado da kula da jiki kar wata mace ta yadda ta wulakanta kanta a gaban mijinta kar ki yadda miji ya rena ki akan kazanta kar ki yadda wulakanci ne wallahi baka isa ba wata mata tace wallahi baka isa ba ni dai kaga kazanta ta wallahi baka isa ba ba na rena ka bane amma wallahi kulliya dai babu wata ƴa da mace ta haife ta zaka shigo da ita gidan nan wai tace tafi ne ado da kulliya babu ita ba za ka kazanta ta ba a gadona ba za ka kazanta ta a toilet ba ba za ka kazanta ta a kitchen ba ba za ka kazanta ta a tsakar gidana ba ba za ka ga kazanta ta a gangan jikina ba duk mace da ta mallaki mijinta ta hanyar yi masa kulliya da ado ta samu babban rabo wannan abin na karanta muku shi a littafi ne dan haka mabda'u tajammul yin ado da kwalliya wannan abu ne da maza suke son su ga mata kuma shi namiji kansa shi ma yayi ado wa matarsa abun bukata ne ai ita ma tana da haƙi yanzu irin mazan da suke rayuwar kasanta a wajen matansu ba sun zalunce su ba kuma sai Allah ya tambaye ku yaya mutum zai zo kusanci matarsa cikin dare cikin kasanta kana warin gumi ka je ofis kai gumi sharkaf ka dawo jikin ka har wani dabbar da dabbar yake gumi ba za ka iya watsa ruwa ba kawai ka je ka tankare ta ni dai na fada wallahi duk duniya ba wanda ya kai mace hakuri matar aure akan karban namiji Allah mazan wannan zamani inda a ce ana kaudar wato ana bayyana abin da yake faruwa dangane da kazantar su Allah da yawa akwai matan da za su daure ce mazajen su wani namiji ko a masallaci kika ganshi kika ce wannan yana da mata to kawai ki tausaya wa matarsa to a masallaci fa baya iya samun abokin zama fa in ka kuskura kai sahu ɗaya da shi Allah Allah kake a gama sallah ana idarwa za ga mutum ya tashi yana istighfarin sa a tsaye saboda ya hadu da masifa a kusa da shi to ki kwatanta wannan mutumin yana da matar da zai je in kwanta da ita shimfida daya ya jawo miki mayafi ya lullube ku a cikin ya ilaha illallah wata mata take cewa mallam Allah ya sani ina cutuwa tace duk ranar da ni mu'amala da shi kwana nake ina amai kamar ya tace wallahi amai ya abin da nace a wannan daren sai na amai da shi me yasa tace wallahi mallam kazani ne bai da kula nayi ya gyara ya ki gyarawa tace wallahi bazan iya ba mallam bazan iya ba wallahi bazan iya ba saboda ina cutuwa tace ba dalilin da zan zo ina ta amai ni ba ciwon ciki ba ciwon kaza ba tace ba na iyawa shi kuma bazan iya ba to ni ma bazan iya ba tunda bazan iya gyara jikin sa ba ni ma bazan iya ba tace gaskiyar ki ko ya gyara ko ya sallame ki to irin wannan yanayi da ba ka so da miji ya zo miki da shi ke me yasa zaki je masa da shi kuma ya za ki gina yarki budurwa da irin wannan yanayi duka wannan yana cikin tarbiyya din fa kuna fada aiki a gaban ku tarbiyyar fa ba wai nan hana lalacewa na lalace tarbiyya ba a hatta yarinya budurwa da take gidanki yarki me kika koya mata na kulawa da gyaran jikinta kafin ki kai ta gidan mijinta daidai ne yanzu yarinya matashiya budurwa tana tsami a cikin kawayenta ku yi hakuri da wannan karatu nawa yana da dan zurfi yana da nauyi amma gwandan gaya muku gaskiya dan a gyara a samu rayuwa mai daɗi kar ki jefa yarki cikin kaskanci daga yin aure wata uku mai gidanta har ya fara neman sabon aure wata uku ba ya ga bala'in da ya gani ba zai iya bane yana neman sauki Allah kalle ya dinga daukan hutun kwana biyu saboda masifar da ya tarar kar ya sike ta a ce ya saki mata aure wata uku amma kun ba uban da yake sai hana shi ya ƙara aure yake to a cikin matan ba akwai wanda na shafa da annabi sai ce aibu ne shi baya ne mace ta sifanci da wannan sifa na ainihin wato kazanta ibnu mas'ud dai ne daga cikin sahabban annabi manya abdullahi dan mas'ud kenan yace wani mutum kala rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan mutum zai so ya zama yana da kyakkyawan kaya ki duba ba abdullahi dan mas'ud yace mutum zai yi sha'awar ya ga yana da kaya mai kyau ashe addinin musulunci ya kwadaitar mutum ya zama yana cikin husnul hay'a wal marfa ya saka kaya mai kyau na mutunci wa na'luhu hasanatan har ya saka takalmi mai kyau inji ibnu mas'ud ya kwalli yayi ado yace yanzu wannan akwai laifi a shari'a manzo Allah yace da shi inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau dan haka ke ki kwalliya ki ado ki mutunta kanki ki gyara jikinki don Allah yana son masu kulawa wannan hadisin Imam Muslim ne ya ruwaito shi ya zo a riwaya ingantacciya ta Imam Tabarani daga Abdullahi ibn Sallam as-salam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khairun nisa'i man tasurruka idza absarta mafi alheri a cikin mata ita ce matar da kana kallanta sai ka ji farin ciki dan Allah ya gaya kanmu gaskiya yanzu ka zamar mace in mijinta ya ganta zai ji dadi za ka faranta masa rai ka zama in dai kina cikin kazanta to kin ga baki da tarbiyyar kanki wato abun yana da fadi da yawa tarbiyyar nan akwai ita kanta ya matar ya za ta yi wa kanta tarbiyya ma a zaman gidanta da aure an ce ana so da an ganki a ji dadi da miji ya ganki farin ciki to matar da take cikin uban kazanta da rashin kulawa ita ce matar da mijinta ya ganta zai ji dadi kina matsowa yana matsawa gefe wani abun kunya da bai kama abu na uku dole ne a samu soyayya zuwa ga miji at-tawaddud ila az-zawj wannan kuma yakunu bita'amuli ma'a az-zawji bi kulli ihtiram yi wa miji mu'amala da dukkan girmamawa. Ana so mace ta tabbatar ta shuka soyayyarta da ƙaunarta a zuciyar mijinta. Yanda ake shuka gero da dawa, yanda ake shuka gyaɗa ta girma a girbe ta, haka ake so mace ta rinka shuka soyayyarta da ƙaunarta a cikin zuciyar mijinta. Ta yaya? Girmama miji, faranta wa miji, shigar da farin ciki a cikin zuciyar miji, faɗin kalmomi masu daɗi wa miji, kalmomi masu faranta rai, mukhatabatu zawj bil kalimati al-azba, yi wa miji magana da kalma mai zaki mai ɗanɗano wanda za ta tafiyar mai da dukkan damuwa da gajiya. Allati tuzhibu anhu at-ta'aba wan-nakal, idan lokacin dawowar miji yayi, mace takan tashi ta tarbe shi bi ajmali tahiyya, da gaisuwa da ta kowace kyau, da nuna masa kauna daga shigowarsa gida, da kuma yabo ga mijinta a lokacin baya nan da kuma a gaban gidansa. Idan ya kawo mata wani abu, to sai ta yi godiya. Wa idha ahdara laha shay'an shakaratu ala husni sani'i, idan ya kawo mata wani abu, to sai ta gode ta ce Allah ya albarka, mun ji dadi an yi wa yara dinkin sallah, mun gode an kawo mana nama mun ci abinci, muna godiya an mana dinkin sallah, Allah ya maka albarka a arzikinka, sakonka ya zo mana, wallahi ko abinci ne ya kawo a wadace a gida, ki zama mai siyasa haka kullum wata ranki ce mun zo mai godiya ne ni da yara cewa yau watan mu kaza abinci ne ta bayin ke mana, amma ba kwa iya yi, mantawa kuke yi. Kuma ina so in shaida muku, wanda yafi kowa son a yaba masa bayan Allah tabaraka ta'ala, wato akwai namiji, namiji yana son in yayi abu ai appreciating, ai appreciating a yaba, amma amuku amuku ba kwa yaba. Law ahsanta ila ihdahunna dahra qalat ma ra'aytu minka khayran qattu, da zaka kyautata wa mace iya tsawon rayuwa gaba daya in wani abu ya shiga tsakaninka da ita, in ke buji kirjinta ta kada kanta sai su ce ban taba ganin alheri a tattare da kai ba, me amfanin zaman da kai zama da kai, kar ki zama mai irin wannan dabi'a, aibu ne da suka. Sannan kuma lallai wannan abubuwa da zaki yana ƙara son ki a cikin zuciyar mijinki, da ƙauna gare shi zuwa gare ki, ƙaunarsa zuwa gare ki. Sannan ki lura da tsaftar mijinki, ki taimake shi wajen kulawa da jikinsa, wajen sauƙaƙa masa yadda zai gyara jikinsa, ki kiyaye duk abin da ya kamata a kula da shi na ke karan kanki. Yanzu ina bayani ne akan yaya mace take samun soyayya a wajen mijinta. Malamai suka ce Annabi ya faɗa minan fitrati halqul anati wa taqlimil azfari wa nashfil abati wa qasfi sharibi, hadithin Bukhari. Waɗannan wasu abubuwa ne suke taimakon namiji da mace wajen at-tajammul, wajen yin kwalliya, kula da gashin amata a rinka cire shi a aske shi ko a sa hoda a cire shi, saboda shi barinsa in yayi yawa yana sanya wa mutum ya rinka wari haka kawai duk wankansa, saboda da zarar yayi gumi to wannan zai rinka bugawa, saboda wuri ne a rufe kullum. To wanda yake da dabara baya barin ya tara wannan gashi dan kai ya zama mai matsala, ko namiji ko mace. Annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da cire gashin gaba aibu ne ga namiji, aibu ne kuma kazanta ne ga mace. Idan ya bayyana a cire shi, a san hanyar da za a tsaftace shi a gyara, saboda wuri ne wanda yake yana cikin matsi, idan bai samu kulawa ba to zai iya rage wa mutum daraja a wajen abokin mu'amalarsa. Wa taqlimul azfar, yanke farce, tara farce kazanta ne, tara farce yahudanci ne, tara farce illa ce, a cire shi sunna ne a yanke shi, ko da ku ba datti a ciki. Wata za ce ai ba datti a ciki ina gyarawa, a barin sama laifi ne, tunda Annabi ya ce a yanke shi, mu ba Yahudawa ba ne, mu ba kafirai bane mu musulmi ne muna da addini amma kiga mace ta bar falce zaku zaku ta zo za ta mika wa mijinta ruwan sha karas an yi karaskiya sai dinya wayyo reza ya dauka reza ta yanka masa ashe farce kuskure ya sa za ta gyara masa wani abu in ta cike shi da farcen nan sai ya saki guda yana sa magani a wurin me kai ki ko ki bar na kafa zake zake tsautsayi ya saki miƙe kafa ba ki sani ba da daddare ki karce masa kwauri ya ta jini a ga ma ya fi duk jini farcen kafan ki ne ya yanka shi wa ya saki ta zama ke musulma ce ke ba mai muriya ba ne wannan ina muku magana akwai matan da suke da ɗabi'a zake zake zaki ga farcensu wannan yahudanci ne ba islam ba ne kuma kazanta ne a yaren shari'a ko an sa masa jamfarci ko an sa masa ne kawai ki gyara hannunki ya zama abin sha'awa da kulawa da waɗannan sannan namiji kuma ya cire gashin ya rage gashin bakinsa shi ma in yayi yawa yana cutarwa saboda wajen alaka da mace kaga gashin zai ta shiga bakinta babu dai daɗi ka gyara shi ka taimake ta hadisin bukhari sannan ki yadda abin da Allah ya raba miki a gida dan abin da Allah ya bayar Allah ya sa albarka a ciki kar ki zama mai raunuku ki sani arziki a hannun Allah yake ba a hannun miji ba kuma duk abin da rabanki ne wallahi ko ana so ko ba a so sai ya zo miki ki zama mai hakuri da tawakkali akan duk abin da ya zo miki idan Allah ya sa mijinki fakiri ne ki yi hakuri har zuwa lokacin da yughayyirullahu min halin ila hal Allah yana iya canja hali daga hali zuwa hali wataƙila zai samu wani babban aiki da za ku sakata ku wala ku shaƙata ku fanta ma wataƙila zai samu babban jari nan gaba wataƙila arzikin na ƴaƴansa ne baki ayyuku ba yanzu in kin tara ƴaƴa sai a kawo arzikin ku ci ku more ku sakata ku wala da yawa mata sun rabu da mazajen saboda talaucinsu bayan sun rabu da su kuma sun yi arziki sai aka kama bugon masa waya to ya gajiya ya gida ne ya ce ai zancen ki hatsari kuma da kam kin sallame ni yanzu kuma Allah ya rufa mun asiri wata kuma ita za ta ci wannan arziki karki gaggawa ba mamaki sai kin tafi kuma arzikin ya zo kin yi gaggawa abubuwan su da miki to sai gama ta biyu cikin lakciya ta wadanne hanyoyi ne mace take iya wa ƴaƴa tarbiya ta ci nasara sai rinka tafiya ina faɗan matsaloli da kuma warwaran matsalolin hanyoyin tarbiya da mace za ta yi ta samu nasara akwai at-tarbiyatu bil hikmati wal maw'izati al-hasana iyaye na mata ku kam ku ne iyayen tarbiya to ana yin tarbiya ne da hikima da kyakkyawan wa'azi ba za ki yi kyakkyawan wa'azi ban ba ki zuwa islamiyya hikimar yin tarbiyyar ma ba za ki iya gane ta ba ba ki zuwa islamiyya kina da lokaci kina da yar aiki Allah ya baki dama an samu rufin asiri ga makaranta amma baki iya zuwa makaranta addini boko kan kin yi an ci secondary an ci diploma an ci degree wata ma har master har wata ma phd wata ma online ma take boko amma ga islamiyya anguwar su ba ta zuwa kin kashe kanki kina raye kina tsaye kar ki kuskura ki rayuwar jahilci kuma wannan ƴaƴan ba a iya tarbiyyantar da su ba da islamiyya ba kuma duk abin da za ku ba wa ƴaƴan ku yau na tarbiyya in babu musulunci a ciki bata lokaci ne da ka zama bai kama ki ba kikan je ki shiga makarantar islamiyya ma dan ki samu makami da zaki amfani da shi wajen gina ƴaƴan ki akan aqida mai inganci da kuma kulawa da rayuwar su a addinance lalle abin da ake nufi da tarbiyya da hikima da kyakkyawan wa'azi a koya wa yara wato yin ladabi da biyayya da da'a bil kalimati tayyibati wal lini wal rifq da amfani da kalmomi masu kyau da tausasawa ba tare da kuntatawa ba ki dinga gaya wa ƴaƴanki kalma mai kyau in kika yi fushi ranki ya bashi abinda zaki masa Allah ya shirye ka ba wai Allah ya cine maka ba a ina kuskure ko kuma ki ce kai asara zaka ga bala'i ni zaki yi wa kaza ko kin shiga uku zaki haɗu da mijinki sai Allah ya saka mini mala'iku suna cewa amin amin saboda Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisi a cikin littafin Al-Adabul Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar uwa ko uba ta sharri ko ta alheri akan yayansu dan haka abinda iyaye mata suke yau na zagi yaya na fada musu maganganu marasa kyau wannan lokacin jahiliya kenan da ba a ji amma yanzu an zo makaranta duk inda kika kumbura yarinya ta bata miki rai ko yaro ya bata miki rai abinda zaki ce Allah ya shirye ka Allah ya gyara halinka kinga kina cikin fushin kika fada kuma dai ai bakin da yayi motsin amma kalmar da kika fada a matsayin addu'a ce in ba haka ba ki shiru ki rufe bakinki wallahi da wata kalmar da kuke fada gwanda ku dauki su magiya ku shauda musu dan a iya lokacin ne za su ji zafin dukan kawai amma bala'in da zai bi su har kiyama ba amma duk wacce ta bude baki ta fada mummunan zance wadanta magana wacce take bata da kyau ta fada wadanta to mala'iku cewa suke amin amin to duk lokacin da mala'ika ya amsa addu'ar uwa akan da baya kaiwa labari shi yasa za ku yi ta mamaki ku ga wai me yasa yaran nan suke lalacewa ne haka da wuri amsar ita ce iyayen ne ba su da kalmomi masu kyau da suke gaya wa ƴaƴansu idan mun yi fushi sai mu manta da shari'a idan mun yi fushi sai mu manta da daidai in mun yi fushi sai mu rinka gaya wa ƴaƴanmu kalmomin da muka ga dama daga baya abin yazo ya dabbaka akan su mala'iku sun amsa su rubuta saboda ke uwa ne kin sha wahalar nakuda duk kalmar da kika faɗa akan danki ta alheri ko ta sharri sai ya bi su shi yasa kuma in dai da ya samu addu'ar uwa to da wahala ya lalace wallahi akwai mutanen da su a karan kansu ba mutanen kirki bane malama amma zaki ga arziki da Allah yake buɗa musu kin san me addu'a ne ta iyaye ba wai dan zuwan sa masallaci ba ba wai dan taimakon mutane da yake ba a'a iyayensa ne suka yi masa addu'a uwa ce ta yi addu'a har yanzu bayan uwar ta shiga kabari yana cin moriyar addu'ar uwa yanzu ke ba kya so ki yi wa ɗanki kyakkyawan addu'ar da ko da bayan kin mutu zai ci gaba da cin moriyar addu'ar ki to matsalar ita ce mantawa kuke yi ba kwa zuwa makaranta ballantana ku ji ana gaya muku kalmomin da za ku yi amfani da shi wajen tarbiyyantar da yayanku wa ya gaya miki za ki rayu da yaro bai bata miki ba wa ya faɗa wannan ɗan wannan zamani wallahi dole ya bata miki ke ma kin bata iyayenki yayi da haka dole yayanku su bata muku kuma yawanci idan kaga da yayi maka wani abu to ba mamaki ko dai uban yayi wa iyayensa ko kuma uwar ta taba yi ko kuma akwai dai wani abu da ya faru ku haƙuri da yayanku ku yi amfani da kalimatu tayyiba warif wallin sannan kuma ku kula da abin da bawan Allah Luqman ya faɗa a cikin suratul Luqman Allah ya kawo mana kissarsa dan iyaye su koyi da yaya ake yi wa ɗawa wa'azi da tarbiyya wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah katina yayin da luqman sunan luqman ne ba luqman ba duk wacce ta sa danta suna luqman da ka luqman ah ba luqman ba luqman luqman da ibnihi yayin da luqman ne ya wa'azi wa ɗansa yana masa gargadi yana masa tarbiyya yace ya dana kar kai shirka da Allah ya kawo mai babban zulubi yace duk abin da zaka yi a rayuwa kar kai dake shirka da Allah dan in kika bar danki baki dora shi akan tauhidi da akida ba Allah la ci danki zo yana shirka ko yarki ta zama tana shirka yau kananan yara ƴan mata sun san gidan boka babu tauhidi ba kai kai islamiyya ba ko an kai kai islamiyya ba inda suke kura da akida da tauhidi ba ya sake ce wa ɗansa ya bune ya aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur ya kai dana ka tsayar da sallah kin taba ce wa danki ya tsayar da sallah duk wanda take yi wa yaya tarbiya mace umarce su da sallah ba wallahi kina bata lokaci kuma duk abin da zaki umarci yaya ya zamanto yana biyo bayan sallah kuma duk dan da ake so a sarrafa shi yayi laushi yayi da'a wa biyayya to a tabbatar yana zuwa sallah yana zuwa jami'i to sai ku ga yaran ku ba sa zuwa sallah kuma ku zo ku fake da kuka ku ce wai ba sa muku biyayya to ba kike sallah ba Allah da ya halice shi ma fa bai bi shi ba to sai ya bi shi to kun ga daga nan ake kuskure tarbiyya aqimi ssalah yace kai umarni da kyakkyawa ba wai ma fa shi yayi kyakkyawa ba ya zama ba yayin umarni da kyakkyawa yau ai daman wanda yake umarni da kyakkyawa kan ai tuntunin daman an sai da aikata mai kyau duba mubalaga a cikin wa'azin wa'mur bil mu'rif wanha anil munkar kai hani akan munkari mummuna ya ma wadatu ba sai ya ce kare aikata mummuna abu a ka zama kai mai hana mummuna ne dubai da yake koya kansa shugabanci tun yana yaro dubai da ya tsora kansa akan da'awa tun yana karami yace kai hakuri dan rayuwa dole ne wani abu ya bata maka wasbir ala ma asabak duk abin da zai same ka a rayuwa kai hakuri kin koya wa danki hakuri in yana makaranta hakuri in yana gida hakuri in yaje neman aiki hakuri yanzu wasu ƴaƴan da ku ba sa iya hakuri su zauna a makaranta an biya masa kuɗi kasar waje ya kasa zama an biya masa kuɗi makaranta bodin ta kasa zama saboda ba koya musu hakuri ba ba sa iya hakuri da kannan su da yayyan su danki baya iya hakuri da ke saboda miki ce da shi wasbir ba alama asaba inna zalika min azm al-umur yace gaba da cewa la tusair khad dakhal al-nas wa la tamshi fil ardi maraha ya koya mata kar ya girman kai ya daina dagawa idan nuna isa ko da ubansa waye a anguwa ko mai baban sai mallaka ki nuna wa danki ya boye kansa karka rinka cewa kai baban wa dan dan wani ne akwai mahassada akwai makiya akwai abokan gaba akwai barayi ma yanzu kam ba sace mutane boye kanka ba sai ka lika ka ce ni dan wani bane ki kyamu amalan babanka zai baka dama ka ci arzikin ubanka ko da bayan baya karka girman kai ka daina kauda kai idan ka zo wucewa wajen mutane kada ka rinka tafiya kana nuna dagawa da isa da fadin rai wannan fa bawan Allah Luqman yake wa'azi wa ɗansa yace Allah baya son dukkan wani mai girman kai mai alfahari waqsif fi mashika wazdud min sautik in ka zo yin tafiya ka yi tafiya ta daidai kuma ka sauke sautinka ka daina daga sauti yace inna ankara al-aswati la sautul hamid karka rinka ainihin wato sauti irin na jaki kin taba jin kukan jaki bai da dadi to haka dan adam ba a so ya rinka mummunan sauti wadannan duk kalmomi ne wadanda annabin Allah Luqman in mun ce annabi ne ko kuma wani bawan Allah Luqman yake gaya wa ɗansa ya koya masa shikan ya fita bawan Allah ne mai hikima mai matsayi mai daraja manzo Allah yana cewa rahimallahu walidan aana waladahu ala birrihi Allah ya ji kan uba ko uwa da ya taimaki ɗansa akan biyayya gare shi ko biyayya ga Allah inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli Allah mai son sawa ne kuma yana son a ci sa a cikin komai hadisin Bukhari da Muslim ku dinga yin tarbiya kuna lura a tarbiya bil mulahaba lura da yaro lura da abokinsa lura da abokanan zamansa lura da abincinsa lura da abin shansa lura da mu'amalolinsa shige da fitansa duk ya kamata ki san yaushe yarki take kwanciya shi take tashi yanzu da yawan ku kuna da ƴaƴa ƴan mata ƴan ƙanana shekara 13 14 ba su kai 15 ba da 16 amma ba ku san baccin su ba da tashin su yaushe take bacci ba ki sani ba yaushe yarki budurwa take tashi ba ki sani saboda kin bata abinda zai hana ta kai bacci wayoyi masu tsada wani uba ya ce mu yace wallahi malam yace mahaifiyar yara na tana cutar da ni nace me yasa alaji yace mallan yarinya yar karama yar shekara 12-13 yace malam karfe 3 dare za ka ga tana Instagram tana online wannan waya tana daga cikin bala'i rusau da ke rusa tarbiyyar ƴaƴa a cikin ginannen gida da gata da matsayi da rufin asiri amma tarbiyya ta lalace karamar yarinya yau ta yi tafiki yarki karama ta fiki iya danna waya ba inda ba ta shiga kuma yau idan kuna duba wayoyinku ko daga Facebook ɗinku ko WhatsApp ɗinku hotunan da ake turowa ba za ku so ƴaƴanku ƙanana su gani ba wallahi alhaji ai laifin ka ne ya akai kabari aka sai mata wannan wayar ko ka sai mata wata uwa ta burge tace ai malam ni yata ko yayana tana da yara ne ƴan mata suna da waya tace tabbas akwai matsaloli amma dai matsalar dare dai kam nayi maganin ta tace duk inda akai sallar isha'i 8:30 da rabi karfe 9 akwai inda ake zuwa aje wayoyi gaba ɗaya duk wata yarinya sai ta kawo wayarta ta aje a ɗakin babanta ake ajewa kuma ba za a kashe wayar ba kuma duk na san pin duk pin din na san in ji uwar za ki zo ki aje kuma a batta tana ringi mu ga wanda zai rinka kira da daddare tace daga nan nake ganewa ko message din dare tace ba inda ba na iya shiga a cikin wayoyin duk gurin da yake a security ne sai an bani pin din na gani ko dai an yi a koyi ban sani ba alƙalin na rage wata barna zaki iya yi sai zaki iya ba kina kwance ma da ubanta za ta kunkusa ce abin wayata kuma dole a dauka a bata ƴaƴan ku sun rena ku ba sa tsoron ku kun mai da kanku kamar wato an tanidal amatu rabbata ku kuke bin ƴaƴan an waye gari yau iyaye ke yi wa ƴaƴa da'a ba wai iyaye ke yi wa iyaye da'a to wannan yana da kyau ku kula sosai da shigar ficen yaran ku ku kula da al'ada mai kyau makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u da al'ada ta zo da shi a yi wa ƴaƴa tarbiya da shi kamar yaya mun riga mun sani yau in babba ya zo gida ya kamata yaro ya je gaishe shi amma kun mai da ƴaƴan ku ƴan boko ba su san yayan ubansu ba ba su san ƙanwar uwarsu ba ba su san yan uwarsu ba ba su san innansu ba ba su san gogonsu ba daman ƙauye kam ba lallai ko kuna Abuja kuna ɗaukan ƴaƴan ku kai su ƙauye weekend ba ko ku kai su holidays ba sai a ce ai ba ruwa ai ba wuta amma fa daga can kika mutu inda babu ruwan ba wutan ba daga can kika girma kika zo nan ba wannan ruwa da wutan da kike gani a nan ba famana ba ne wallahi ko a nan duniya ko a nan zaman gari ba ki mutu ba ya zama miki famana ai akwai mutuwa kuma nawa ne nan garin fa ba garin dindindin bane yawanci idan ma'aikatan nan sun gama aiki sun yi ritaya tattara kayan su suke su koma ƙauyensu su je su zauna saboda can yafi sauƙin rayuwa yanzu yana iya biyan kuɗin wuta da kuɗin ruwa da kuɗin makarantar yara miliyoyin kuɗi to yayi ritaya samun yayi ƙasa kuɗin ruwa kuɗin haraji kuɗin makarantar yara zirga-zirgar motoci kaza ba zai iya ba a hankali sai kiga an sa gida a kasuwa wannan gidan ku na ƙauye da aka gina sai a ce can za ku koma kin gane an koma dai baya da yawa aka cike ko ba a ce ya koma ba wanda zai ce shi zai dai mutu a nan ba zai koma ya mutu cikin ɗan uwansa abin ne shi wani yakan tafi ya bar ƴaƴan wani kuma yakan tafi matar in take komawa shi ya koma can tunda dama yanzu ya tsoho bai bukatar bacci ku rinka tunawa da wannan wannan rayuwar kun ga mafarki ko wallahi mafarki ce to ba kwa yanzu mun ce wa ƴaƴanku yanzu danki bai san kannenki ba mata a ƙauye ko su zo ziyara ƙanwar uwarki ko ƙanwar mahaifiyarki ko yar mahaifiyarki da zo miki gida yaranki suna zirga-zirga ba za su iya gaishe su ba ba sa gaida abokin babansu ba sa ganin girman makota ba sa ganin girman ƙawayenki yanzu ƴaƴanki ba su san ƙawayenki ba ba su san bayar in kin mutu su rinka zuwa su gaida ƙawayenki a ce wannan ƴaƴan wance ne a ci gaba da mutunci husnul ahdi min al-iman annabi ya ce to babu wannan duk abin da muka koya na tarbiyya da kulawa a da yayanka fa sai zama ubanka yaya amma yau ka isa danka bai san kowa ba kawai ƴaƴanku su ku kadai suka sani kawai ku kadai suka sani musamman ma wanda suka ɗebi ƴaƴan suka kai su Turai shikenan kawai an ɗebi ƴaƴan an kai su Turai sun yi primary a Turai sun yi secondary a Turai in budurwa ce ta girma ta kai munzalin sha'awa lokacin aure take so to kuma ta rena ƙasarsu ba a ma kawo ta ƙasarsu ma ta rinka zuwa hutu ta tsama da ƴan uwa da dangi dan haka a can za ta yi aure a can din wa za ta aura dan bariki za ta aura wanda ake so ne za ta samu mutumin kirki rayuwar ka zo na zo wallahi akwai uban da ya kira ya ce yau ga ƴarsa ta ga kafiri bature ta ce shi za ta aura suna bala'in soyayya a Ingila America kuma baka isa ka hana ɗanka abin da yake so ba
yanzu yanzu za ka danna lamba saman 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 ko wan 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 ko kaza a zo a tafi da kai ce malam tana jin karatun ka a YouTube kullun tana son ka dan Allah ce maka min gaya mata ta dawo gida ce aure ta kiyarda ta ce arne za ta aure to ya zai dika ka taba kawo ta bai taba kawo ta ba uwarka kan daman ba ta saka kai ta Ingila ba ko America ai ba ta isa ba to kun ba ka ibudin kudin jirgi ka kawo su to can suka tashi sun yi primary secondary ba sa ma magana da Hausa ma burgewa ne wani ce wa dan mutum wai bai iya ma Hausa ba burgewar banza ta shirme da ka ce masa ma larabci ya iya sai me yaran wasu ne ba bai da bambanci ka ce bai iya komai ba sai in yawuranci ai yare ne bai da bambanci ka ce bai iya komai ba sai faransanci ai yare ne yaranka da kai Allah ya halice ka da shi kana ganin abun kyama ne bai iya ba to ina zai karanta wani qur'ani ya karanta addini to wannan yana daga cikin illoli da iyaye suke wa ƴaƴansu tun suna ƙanana kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yahwidani aw yunsirani aw yumajjisani iyaye ne suke canja shi su ainihin mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasari ko wani abu hadisin bukhari abinda ake nufi anan kowane da yana ana haifansa ne akan islam yanzu wata tarbiyya da take faruwa mummuna wanda ya kamata a yaki wannan tunani mata marasa addini suna amfani da wata dama su mallake yaya a hada kai a yaki uba yanzu hajiya zaki yi wannan rashin hankali ki hada kai da yayanki ku yaki uba sai abinda kuke so a sa mutun hawan jini yanzu yana cewa to ai yaya sun ki uwar mata ki a hada da yabi ubansa ke da Allah ya wajabta miki ki dube gidanki ki bi shi dole kuma amma ki sa danki ya kibin ubansa akwai hankali danki ya ji ki kuma ya saba ubansa ke an ce ki bi ubansa shi kuma ya ce ba zai bi wanda aka ce ki bi shi ba akwai hankali a ciki mutum yau bai sai shawara da yayansa ba iyaye mata su suke juya gida sai abinda kuka ga dama ku sakata ku wala inna rabbaka labil mirsad fa sawfa ta'lamun ubangiji yana nan a madakata wallahi tallahi duk wanda ta gina yayanta akan mummunan tarbiya suka yi fada ko suka ki su bi umarnin mijinsu ta saita yayanta ne akan shiga wuta dan duk dan da bai bi ubansa ba ina muku rantsuwa ba zai shiga aljanna ba sai ki duba ki gani gata kika masa ko ku kashe shi kika yi kamar da Ibn Qayyim ya faɗa yana tsammani ya girmama shi ne alhali ya gulatanta shi uba ya zo ya wayi gari yana jin tsoron yayansa saboda sun hada kai da uwa za a yake su wannan ya faru wani ya zo zai gina masallaci matar ta ce ba dai kai ba eh ta ce kai kuskus da yaya suka zo suka kira shi suka ce baba wannan gine ginen yayi yawa mu me za mu ci yace kudi na ne fa kabari na daban naku daban aljanna ta daban taku daban ni yanzu rayuwa ta ta zo ina neman abin da zan gama lafiya da a kararan shekaru na ban yi ba yanzu nake so wallahi ana shi kai ni na san mutumi suka ce wallahi ba za a yi ba kin san me uwar ta ce a rushe nan gurin a gina musu upstairs bene a canja wa yaranta motoci ita ma a canja mata mota wani yana a tura shi kasar waje wani yace ko su kudi ne ya samu duk ita ce kasafin kudin a teburi kawai yace masallacin da zan yi wa Allah tace ba masallaci ake bukata ba ba za ka yi ba ƴaƴan kuma suka ce ba za a yi ba a kasan nan ba aka samu yara da suka je suka samu wani wuri da uba ya ba da filin masallaci ya ba da filin makaranta suka je suka ce ai ya samu matsalar kwakwalwa ne ya samu tabuwa duk abin da ya baku bai bayu ba mu ne magadansa kuma za mu shiga shari'a da kotu da mutum har iya du suka sanar suka ce babansu ya samu tabuwar hankali duk kyautar da ya bayar ko abin da ya bayar fi sabilillahi bai bayu ba duk a kasan nan ake wannan shekiyar shi ake wannan rashin tsoron Allah da haka duk uwar arziki uwar kirki ita ce take yi wa mijinta da'a kuma ta sa ƴaƴanta su yi wa ubansu da'a ba yanda za a yi ki sa ƴaƴanki su faddare wa ubansu ke ki zauna lafiya kuma kirki yadda ki rinka sa ƴaƴanki fada da kike yi su shiga fada da kike yi tsakaninki da ubansu ke yanzu zaki iya fada da shi wataƙila dan sama miki wani uzuri da dalili da zaki iya kai labari amma duk dan da ya fada da ubansa wuta zai shiga yanzu wannan gata ne shine abin da Emil Gates din ya fada kuna tsammanin kuna musu gata alhali kuna cutar da su ne kuna tsammanin kuna girmama ƴaƴanku alhali kuna tozartar da su ne kuna ainihin kaskantar da su kuna jefa su cikin hali nan za su shiga cikin wayyo Allah an shiga uku abu na ƙarshe da zan tsaya akai saboda kurewar lokaci abuwa ne da ya kamata mu kula da su wato a wajen tarbiya wato a koya wa yara su san menene wajibi a kansu na zamantakewa tare da mutane menene haƙƙin unguwa menene haƙƙin makota menene haƙƙin abokanan zama menene haƙƙin su menene haƙƙin da yake kansu na wasu a kansu duka ku koya musu ku sani ko su sani ƙyamace ne ya kamata ta yi me ya kamata ta kula da shi in kina da ƴaƴa maza da mata karki mai da ƴarki budurwa ta zama kamar jaka ta girma ba ta san ta girma ba ta fara girjinta ya fara dagawa amma tana kokawa da kannanta ko tana kokawa da yayyenta samari hauka ne wannan a irin wannan zamani da bai da aminci a daina barin suna kwanciya wuri guda kuma a daina tafiya ana barin su kadai a gida saboda zamani ya canja ana samun kani ya nemi kiyarsa ko ya ta nemi kaninsa me yasa duka a cikin waɗannan wayoyi da suke duba duk anan suke koya haka duk wacce ita ta zama budurwa ta girma to ta kebance ta ta matso da ita kusa ta daina zama ba sutura ta kwarai ta daina wanka a gaban kannanta a raba musu toilet tana cire karamin wandonta tana al'ada yara suna gani bai da kyau ko tana shafa mai a gaban kannanta ko a gaban yayyenta sun fara balaga shedan zai iya sa masa sha'awar dan watarsa ko yanzu musamman ƴaƴanku yanzu kananan yara ne ba shekaru ne da su ba amma girma ya bayyana a jikinsu sai kun yi a hankali an fi samu yaron da yayi wa kan wasa ciki an fi samu yaron da yayi wa fa ciki kai wallahi tallahi yanzu ana samun iyaye ma su nemi yayansu ƴan mata wallahi labarin bai da dadi daga dole sai kun farka daga baccin da kuke ya ku iyaye mata wannan rayuwar ta boko rayuwar da ba addini rayuwar turawa rayuwar wato ibahiyya komai halal ne ya abinda na ga dama bayan zuwa bayan haka ki jawo ta dakin ki kana kusa da ke kin san shiganta kin san fitanta kin san kaza yau fa saboda lalacewar tarbiya wai direban gidanki yana neman yarki budurwa wai yarinya budurwa tana text message tana soyayya da direba saboda lalacewa a samu yaro akwai kisan da aka kawo yarinya budurwa tana soyayya da kanin uwarta uwa ɗaya uba ɗaya kawunja soyayya ninir sosai ya turo mata hotuna ya turo mata tsiraici ta tura mai tsiraici amma fa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da uwarta me ya jawo sakaci yaro kaninki ne balagagge ƴaƴanki ƴan mata a gabansa za su zo ba hijabi alamomin abin sha'awa na jikinsu wai ai kaninki ne saboda ba aure tsakani na'am ba aure amma kuma akwai bidina har yanzu baki waye ba ke ba ki da kishi a matsayinki na yamace ki ga yamace tana bayyana jikinta yahudanci ake yi aina al-islam wa aina al-iman wa aina al-haya wa aina al-hijab wa aina al-ishma wa aina al-tasattur ku gyara ku daina gayyato wa kanku masifa a cikin gidajenku ba wani bambanci tsakanin rayuwar Abuja rayuwar Kano rayuwar Bauchi rayuwar Kazaure rayuwar ina ne duk ɗaya ne akan addini ai rayuwar garin ce ai haka take to ya zaka yi da yaro dole ai kai masa kaza ba a'a dole ya yanki san kina da addini ta fadi ki mutu yau su je shuka miki bala'in da kina kabari ana kai miki wallahi ku kula da kyau a koya musu wannan wajibat abubuwa da ya kamata su sani girmama na gaba tun daga yayyansu yaro a koya masa ganin girman na gaba da shi da wallahi muna yara mun sani ba ma iya kiran sunan yayanmu yayanka wane ka faɗi sunan sa kazan a sai ka ce yaya wane me yasa yau mata suka daina rayuwa wannan a cikin gidajensu me yasa ba za ki iya cewa yarki ta cewa yayarta addawanta ba ba za ki iya cewa danki ya cewa yayansa yaya wane ba idan yanzu kina rayuwa kina ganin kin mai da su daya zaki fadi ki mutu ko ubansu ya fadi ya mutu ya barsu wannan yayan shine zai zama uba in kika bari suka rena shi tun yanzu in kin mutu ba za su ga girman shi ba ba za su mutunta shi ba ba za su kimanta shi ba ba za su zarta shi ba so tarbiyar wani lokacin ku da kanku kuke kashe ainihin wato tarbiyar ƴaƴanku a cikin gidajenku kula da baki lalle ne a koya wa yara tarbiyar girmama baki duk bakon da kuka zo gidanku ku tura yayanku su gaishe su san da zuwa ya gida Allah ya saka da alkhairi a je a gaishe su a kai musu abinci ko da akwai yan aiki ku tura yayanku su yi musu hidima yana da daɗi amma dan birni idan ka bar shi wallahi tallahi da zai ba amma in kun koya ma su ai mutum muna yara iya mu suna sa muna girmama baki wannan girmama baki kuma Qur'ani ne ya zo da shi wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya haramta mu cutar da bako kuma ya wajabta mu kyautata masa da kuma makoci shi ma duk sai an kula hadisin Bukhari da Muslim sannan a koya musu kula da ladabi hijabi in ya mace ce zulluba jikinta a makarantarta ku sa su a makarantu na addini ku sa su a makarantu masu tarbiyya ko ba na addini bane to ku sa su makarantun da ake kula da mutuncin ku da shari'ar ku da addinin ku yaya zan dauki kyana in kai shi inda zan biya makudan kuɗi kuma a lalata masa addininsa da aqidarsa kawai dan ya iya turanci nawa ne suka koyi turancin ba irin wannan makarantar ba kuma mun sani cewa mata kuna da influence kuna da power kuna da ƙarfi wajen zabawa ƴaƴanku makaranta kai galiban yanzu iyaye mata suke zaben makarantun da suke kai ake kai ƴaƴa galiban da yawa iyaye mata su suke wannan kaka ku taimaka wajen zabawa ƴaƴanku makarantu na ƙwarai yanzu alhamdulillah an samu ci gaba akwai makarantun da ana boko kuma ana addini to sai ku kula da su in boko zalla suke to neman musu islamiyya ta kusa da su an ba su boko da safe to sai ku kai kuma da yamma a wanke musu duk mummunan tarbiyyar da aka koya musu a makarantun boko kar ku manta akwai wanda suke kashe biliyoyin kuɗi su bude makarantu a irin wannan garuruka wallahi dan lalata tarbiyya kawai ko dan yada addinin su kaga ƴaƴan musulmi ana kai su makarantar kristoci kaga ƴaƴan musulmi ana koya musu dabi'un kristoci a cikin gidaje a cikin makarantun su suke biyan school fees sune patronizers din sune suke daukan nauyin makarantar suke biyan makudan miliyoyin kuɗi da kuɗin ku kai a lalata muku yayan ku a koya musu addu'a da cin abinci da Yesu Almasihu in za su kwanta Yesu Almasihu ga lalat tarbiya yara ƙanana an koya musu jin kiɗa da waka an koya musu shiga internet suna kallo yaro muka samu an kawo shi wata makaranta sai ya zo aka kawo kyartin ya nemi kanwarsa ya aka yi sai shi a makarantar da aka kai shi ne uncle ɗin shi yake ba su computer yake nuna musu wasu fimafimai wanda ake irin wannan abu wannan ni ne interview da yaro na zubar da hawaye na kira uban nace masa ga shi da kuɗin ka ne ka lalata tarbiyyar ɗanka uncle ɗin sa da kake biyan miliyan kaza a makarantar shi yake kunna musu harfin ake kunna musu na gani duka dai wai ana ganin wannan shine ainihin wato gata da ƙarshe ya kuyin wana iyaye na mata lalle ina ba ku shawara ku gina ƴaƴanku da mazansu da matansu akan ilimi da karatu babu abinda zaka bawa ɗanka ya ci gaba da cin moriyarsa ba kuɗi bane ba komai ba amma irin ilimi duk wacce ta gina ƴaƴanta akan ilimi ba za su wulakanta ba. Ilimi ingantacce, ilimin da yake hada da tarbiyya islamiyya, ba ilimin kadai ba, babu tarbiyya a ciki. Duk ilimin da ainihin wato ba tarbiyya a ciki ya zama asara kuma ya zama barna. Ku daɗa kulawa da ƴaƴanku wajen wasa'ilul a'lam, kafafen yaɗa labarai da YouTube channels da suke shiga, WhatsApp, Facebook da sauran website da suke budewa, da wanda kuke iya ganewa da ba ku ganewa, ku zauna da su, ku hada su da Allah, ku nuna musu ko ku ba ku ganin su, Allah yana ganin su. Yau daga cikin hanyoyin da ake lalata tarbiyyar ƴaƴanmu shine kafafen yaɗa labarai da na ji da na gani da na karanta. Yau yaranmu suna faduwa a jarabawa saboda wayoyin da ake basu, da shiga website da suke shiga, da irin kwarewar da suke da shi akan kallace-kallacen waya, amma ba su da kwarewa akan zama su karatu. Da haka in kun lura dai maganar Ibn Qayyim din da kitance ne, yawanci in yara suka lalace, ƴaƴa iyaye ne suka taimaka musu wajen lalacewa. Kafirai kuma maƙiya Allah sun karanta mu tas, sun gane ta ina za su yaƙe mu, ba sun sa mana bindiga ba, ba sun sa mana kwari da baka da takwabi ba, sai suka kashe mu ta hanyoyin da za mu ba da kuɗi mu nemi abun, kuma su kar mu, su kashe mana addinin tarbiyya. Wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Qur'ani yace a cikin surar Bakara aya ta 217, ba za su gushe ba, suna yaƙar ku har sai sun dawo da ku, sun raba ku da addinin ku gaba daya idan sun ga za su iya. Kenan yana daga cikin hanyoyi da makiyan mu abokanan gaban mu da ba sa son mu suke bi shine su raba mu da addinin mu. Za a iya raba yarki da addini, za a iya raba danki da addini, kuma wallahi cikin ruwan sanyi za su zo kuna ta musu hidima ta hanyoyi da dama. Ba ku wayi gari ba sai ku ga cewa kun tsunduma cikin su. Ba maganar kula da sallah, ba maganar kula da azumi na farilla, ma yanzu wasu sun fara dainawa ballantana azumin nafila ka a gida. Duk gidan da yake da addini zaki ga matar tana sa ana azumin litinin alhamis da babba da yaro, abincin rana ma ba a yi sai dai wa ƙananan yara ƴan firamare nazari. Amma duk yaron da ya kai shekara kaza azumi yake. Wannan gidan mata sista kenan mai addini mai zuwa islamiyya, baban yana azumi, ita ma tana azumi, yaran ma suna azumi. Wallahi yaran nan ba za su lalace ba, amma kun bar yaranku sun lalace, ba sa addini, ba sa biyayya, ba sa ladabi, daga ƙarshe su ɗauki makami su yaƙe ku. Babu abin da ya zama masifa irin yau, iyaye ne suke juye gida, su suke ta faɗa da ku, ɗanki ya sa miki hawan jini, ƴarki ta sa miki hawan jini, ba ta shawara da ke idan za ta nemi mijin aure, ba ki isa ba. Ƙawarta ita ce abokiyar shawaranta wajen neman mijin aure, shi ma ɗan naki sai ya shekara 4-5 an kusa sa rana sai ya tura uban ya ce baba aje amin tambaya na samu wacce zan aura. Uban bai isa ma ya ce abinci ka mini ga yadda nake so na aura, abinci ga tarbiyyar iyaye, wa yara yanzu ba sa tuntuban iyayensu wajen nemo gano tarbiyyar ƴaƴan mata da za su aura. Me ya jawo? Abinda ka shuka shi zaka girba. Wanda ya shuka gero, gero zai gani. Wanda ya shuka dawa, dawa zai gani. Wanda ya shuka gyaɗa ba yadda za a iya gamaiwa, duk abinda ka shuka shi zaka gani. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى برئ ذاك تعالى صبر القري واللوكشي أبدا نفعل أنا ليلي الله شبا مدادا وأن لي فسكري كوتن شمع هالشي الله يمنع أفوا الله يمكو على البركة الله يشي مكيفو الله هذا مؤشر الله دا الله يباكو إيقون أيكي دا أبوا دا أخذيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يسافى مالا الخير Allah ya tsara yi rayuwa albarka. Allah ya yi samun irin su a cikin mu. Zan fara da addu'a da ya fara yi muku. Wannan karatuka da ake ta yi mana a ɗaukar nauyin African Women in Awali a Mugulaji. Musamman waɗanda suke zuwa suna sallar Juma'a ana ta tara aka ba da haka. Kullum an samu 20,000 aiki, 15,000 a aiki, 10,000 har ya kai da kudin da zai yi ta kuma na mai ko da ina. Allah ya sa muku alkhairi, Allah ya sa wannan abin ya dore shi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka malam alkhairi ya maida shi gida lafiya. Sai jiya muke ta kwakwata da yanda kika zo tun da zuwa yanzu ina kyauta don zuwa muke fara yin faktori da sassa da kina da sassa da mu an sa abubuwa babu yanda za a yi masa baki na cikin wannan karatu ko 80% ko 90% ko 100%. A kwanto yana zagayawa saboda insha Allah muna so wannan abin ya rika mai mutuwa kuma in Allah ya yarda muna son in ya samu nan gaba in da za a yi ya zama ciwo ko wace ko ya zama ta sa hannun jari da yake na biyu kuma ya zama akwai ko da ruwa ne saboda shi zai taimaka yanzu ila wasu ta zo ta fama da ciwo ya zai zai taimake mu sata abu na gaba mun sa akwai tefa na zagaya ko wacce ke son wannan rakwar na wannan karatu da na jiya ba don da karatun yau da na jiya in dai dan mutum ne yana bukata sai kokari ko ki kokari ku same shi to in kika sa wannan ruwan baki ala wata kai ba da na baya suna zagayawa in Allah ya za ta da kuma shirye shirye lecture da zamu muna fata wannan abu bai ci gaba za mu sake nan gaba kadan za ta ki ga yato wannan kuma ka ce nan gaba kadan za ta yi to
shi ta zafi
okay basta nan gaba kadan za a ga yato wa'ansu manyan malaman da shawarwar malaman Allah ya saboda malam ya ga su tafiya ya mana addu'o'i manyan manyan suna roƙon Allah ya gaskata lamarin malam ya magana makaranta insha Allah malamu malam September za a yi nazari a kama za a fara da primary one da nazari one muna da wa'anda suke kwana hajja suke yi har rana alhamis suna tawa shirin mu Allah ya dan Allah ya ba mu sa a shekara ta hajja ke rabin Qur'ani shekara hajja ke rabin Qur'ani an samu rabin abin da ke yi wannan nawa ta hajja masu primary school da nazari kwana mu kokari mu kawai da zamu haka potential curriculum da kuma curriculum da muka yi development da ga abin da muke gani ya tashi da kan mutumi da kan mutumi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kwafa Allah ko ta goye su kan kala zan yi kokari in ga wanda suka fi kusa da abin da ake tattaunawa da kuma mu riga lura time insha Allah saboda ana dauka suna ji za su je su yada shi wa miliyoyin mutane kalazu ba wuce da mutane ba amma yanzu haka wanda suke kan wa'annan shafuka Allah ka kai kan wanda suke da Allah ta kawo da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya ta ce sabon Allah lokutan da sabon da ake na Allah lokutan hukuwa ya ta fulu malam abin yana yawa malam ai ai a jahanka
bismillahir rahmanir rahim zan yi su a takaice insha Allah daga cikin wato hanyoyin da suke lalata mana tarbiya na ƴaƴanmu bayan mun gama wahala mun aurar da ƴaƴanmu shine bukukuwan aure wato ita ma mace da kuke gani laki shekara 18 tara 20 kina mana tarbiya rana ɗaya idan ta je ta halarci wani taro an rusa wannan tarbiyar shine zuwa gidajen bukukuwa da taruka da ake event centers da ainihin wato taruka da ake na maza da mata Allah ya sani shaida ne shi abubuwan da al'umma musulmi yau suke yi a bukukuwan su har na ma ba sa yi kafirai wallahi ba sa wata tsiya tsirai ce kada kade raye raye cakuduwar maza da mata yau kowace yarinya ba a ganewa ita yarinya ce za ta bayyana budurcin ta sai an yi aure an gayyace ta taron aure a lokacin za ta kwabe kowa sai ta bayyana abin da take da shi kuma wai ana neman albarka yaya Allah zai yi albarka a cikin wannan aure da aka kusa ta Allah a ciki bai zai canja ba haram ne in a bikinki an yi kisan an saba wa Allah kuma it will affect the future of your children sai yayi affecting rayuwar ƴaƴanki nan gaba duk lokacin da aka shuka masara da taki ai takin yana bayyana a jikin ta ko haka kuma idan aka shuka ta da guba to da wannan guban za ta yi ta girma ganyen yayi ta ja ana kula da ita amma ganyen yayi ta ja haka za ta girma wuce abin kirki ba to ku sani a auren da ƴaƴanku da kuke yi ya taku da kuke kada kada da raye-raye da kuke yi wanda ya saba shari'a yana fa tasiri akan cikin da kuke dauka da ƴaƴan da kuke musu tarbiya shi yasa ƴaƴan yanzu suka fi karfin ku shi an kasa gane me yasa ƴaƴa ba sa sarrafuwa daga aure-auren ne da yake kafirai suna kallon mu suna dariya yanzu mugun shiga da ƴaƴa suke mugun shiga in an yi aure Allah ƴaƴan Kirista ma ba sa wannan shiga Allah Allah nake gani kuma yanzu barin buka muku misali ba kuna da wayoyin TikTok WhatsApp Facebook ba duk wata yarinya da za ku ganta tana fitsara tana iskanci musulmanci mai sallah kantiran ƴan iska na TikTok da Facebook da WhatsApp da YouTube da Y babu mata ƙarnan ne su ba su da ƴan mata abinda kuke nunawa na jikinku ƴaƴan kafiran ba su da shi amma kun fi su tsira wato fitsara ne wannan asani ne na baku kowaye ta bude wayarta duk wata shakiya da za a ganta a Facebook ko WhatsApp ko wani makamancin wannan insha Allah jummai ce ko talata ko maryamu ko laraba ko alfine ko kaltume ina iyayensu suna nan amma ai ya tsara haihuwa kafi ku gyara ga ku da bala'in san biki da alfahari da nuna isa da kambama zaki gane wannan kuskuren ranar da kika mutu kika shiga cikin kabari wallahi ba mai taimakon ki ku bi Allah ku huta kawai ba hana ku bikin ku ba akwai islamic biki ai ayi aure ƴan mata duk su zo da iyaye ku kama wuri duk babu laifi za ku iya ku kama wuri ku ci abinci ku yi raha ku gayyato malamai ƴan uwanku mata su yi nasiha ayi raha ko malamai maza su yi muku ayi nasiha ci abinci ba an ci abincin ba an yi ba giftin za a bayar ba an yi ba dan me sai kun kira maza dan me sai kun kira masu kida balagaggu fasikai sai kun kira mawaka ta inda kika ga mawaki a kasar nan yana waka sai ga gefen sa wata rantsatsiyar budurwa ce hagunan sa haka su ake nunawa ku ne ake talla da ku duk mai wakan da ma baya sa ƴan mata a gefen sa baya kasuwa kun zama advertisement item abinda ake talla da ku yanzu wulakancin ki da tozarzan ki ya kai ya zama ana talla da ki da haka wannan abubuwa da ake yi a bukukuwa kade kade raye raye kwanan fati zinace zinace da ake ba a can komai da yawa wasu ƴan matan fa ba su san maza ba fa da yawa fa ba su san maza ba fa sai a dalilin aure da aka tafi namiji je ke manta karamar yarinya innocent ya lalata mata budurci Allah ya sauke
assalamu alaikum Allah ya saka wa da alkhairi ayi mana bayani akan sirrul halal
to gaskiya wannan lakta ce mai zaman kanta kuma malam ya turo mini cewa an zaba ko ai akan ta ko kuma a kan wani abu insha Allah ayi mun hakuri zuwa na gaba ko ni ko wani malami da zai zo sai ai bayani amma wannan wani karatu ne mai kyau mai muhimmanci barbai da gaske to amma ban da lokacin da zan iya bayani nan gaskiya in na fara ma zan cinye lokacin ne kuma ga lokacin sallah ne da aka kai bukin din sa ka ajiye shi in wata dama ta samu shi a bayani insha Allah
akwai wata tayi magana kan ajiya haka ne kan social media mali ya bayani muna so mana kara mana bayani akan matsala a kan sallah matsala a kan wankan jama'a matsala a kan jama'a
e sallah na fa tana da muhimmanci ita matar tambayar da tayi ai ta san akwai matan da suke wasa da sallah mallan yanzu kuma mace tana iya chatting ta hada azan da za a farmace ba akwai mai chatting akan chatting ba ta da matsalar shiga kitchen tana da yar aiki amma wallahi ba za ta bawa Allah azan da kan lokaci ba ba za ta bawa Allah al'asar da kan lokaci ba akwai wanda suke hada sallolin guda hudu akwai wanda aka samu ma sallan ma tana iya tsallakewa tana shonting yau ta yi gobe ta kike magana tsarki kuma akwai wanda ba san ma tsarkin ba yanzu a samu jinin al'ada bayanin sa dalla dalla me bambancin jinin rashin lafiya dan jini yana iya zuwa wa mace haka kullun ta iya ganin jini amma na ciwo ne kamar yadda aka kawo mutum yana iya ciwon kai mace ma haka kawai tana iya yin jini ta zubar da shi ba na al'ada ba to wasu ba su ma iya bambancewa tsakanin jinin al'ada da jinin rashin lafiya ba na haihuwa yana iya haduwa da na al'ada ba sa iya bayyancewa, na haihuwa yana iya haduwa da na ciwo ba sa iya bambancewa. Kaga mace ta daina sallah wajen wata nawa a tsammanin ta jinin haihuwa ne, kuma tuntunin jinin haihuwan ya dauke, amma ba ta zuwa makaranta, na ciwo ne yake ta zuwa, ba ta gane ba. Wannan shi ma karatu ne mai zaman kanshi, is another topic, sai a sashi inda za a tattauna shi insha Allah. Kai su office da kai su kefu ɗin su wata nan sai ku yi bayani akan shi. Na'am. Wannan yana daga cikin ibtila'i ko jarabawa da masifa da yau wasu daga cikin iyayenmu mata suke fama da shi a gida. Kun ga matsalar neman mata da maza suke yi, Allah ya kiyaye ya kusa zama ruwan dare. Yawanci maza sai wanda Allah ya kiyaye neman mata, ko dai neme su a zina ko kuma a neme su a hira ta mata. Mutum mai mutunci zaki mamaki in kika ji abin da yake da mata, wallahi wasu ma sa'annin ƴaƴan shi. Akwai wanda aka samu da matar abokinsa yake, wannan ya zama ibtila'i. Yar uwa aiki ya same ki, sai ki dage da addu'a, ki rage bacci, ki kama sadaka, sannan kuma ki duba me yasa mijin nan naki yake neman mata, ko dai ke ne baki ba shi kulawa. Wanda ya ci abinci a gida ya koshi, ya kamata ya je yana bibiyan na waje. Ya samu kyakkyawan abinci a gida, matarsa ta iya girki mai kyau, tana masa girki mai kyau, zai yi sha'awar wani abinci a waje, to wani lokacin in bera yana da sata, to daddawa ma yana tana da wari. Akwai matan da ba ta kula da mazajensu akan bukatunsu na jins, bukatunsu na shimfiɗa, watakila gazama ce ke, watakila baki da kwalliya, namiji ana ɗaukan hankalinsa da yi masa kwalliya da adudu yana cikin sirrin halal din. A kwalli, a gyara jiki, a shafa turare, duk abin da aka ga yana sha'awa a rinka yi masa, na abinci ko na gyaran jiki ko na gyaran kai ko na duk abin da zai sa a ɗauki hankalinsa a yi masa. Da yawan ku fa Allah ya miki duk abin da zai miki na yammaci, amma wayar mai gidanki a cike take da ƴan mata, a gabanki kuma yake kallon hoton ƴan matan saboda yare ne. Sai ki duba me ye kwalliyar da wannan take yi mai gidana yake kallonta, sai ki rinka yi. Wata mata tace mun kullum mai gidanta wai idan zai dawo, wai sai ta ga ya dawo da kuloli da kwanukan abinci na alfarma ana ta saukewa, yazo ya ci shi da ƴaƴansa, ita ma ya mata bismillah. Ta bincika tace to in dai biki ne, wannan biki ne za a yi shi kullum, kuma ba restaurant yake zuwa ba, mata ne da yake nema na banza, sai su rinka masa abinci saboda sun rena matarsa ta gida. In ya zo abincinta ma baya ci, iya ƙarshen wulaƙanci kenan. Sai ki gane menene abincin da ake masa har yake kawowa gida ya ci da shi da ƴaƴansa, ke ma ki rinka yi. In bai ba da kuɗin ba, ko aljihunsa ke ɗauka ki dafa masa, ai kuɗinsa ne kuma abincinsa ne. Masifa ne neman mata da maza suke yi a yau. Mummunan halin mata yakan jawo maza su nemi mata, ba sakin fuska, ba dariya, ba walwala, ba faɗa wa miji magana mai daɗi. In bai da tsoron Allah sai ya koma can. Yawan larurar mace, yau ba lafiya gobe ba lafiya, yau ba lafiya gobe ba lafiya, wani yakan kasa haƙuri ya kama neman mata, sashi ya yi aure na sunna kawai. Da je nemo matan banza gwanda ki bari ya miki kishiyar ki haƙura da bakin cikin kishiya. Wannan duk asbab ne da kuma rashin tsoron Allah da rashin addini. Daman mijin da yake zo aurensa baki bincika mai addini ne ko mara addini ba. Fasfar da zaki dini taribat ya zaki, ke ma yana kanki. Duk matar da ta je ta aure miji mara addini, mara tsoron Allah, to ta shirya abin da zaki girma da girba, ko da ku bayan shekara 10 ne ko 15. Dan dalle mai neman mata baya tsoron Allah, to dama in an zo ba tsoron Allah ne a gaban ku ba me ya mallaka me yake ba ku me za ku samu to tunda kika bi shi saboda abun duniyar sa sai ki haƙuri kuma da mummunan halinsa duka yasa ya nemi mata ya zubar da ke kuma yazo ya sa hannu ya miki shegen duka wannan tsoganci ya isa kuma ni ina ganin iyaye ba daidai bane ake barin maza suna wannan abu ba dan mataki akan su ba mu ba tsoron Allah bane na sha fada a karatu Allah kiyaye mu kare mu yaya mutum zai zo yana dukan yarka da ka haifa ba sababi ba dalili kawai duka yake kuma ka ce wa yarinya sai hakuri ta koma an yi hakuri da daya yaki gyarawa an yi hakuri na biyu yaki gyarawa na uku ma yaki gyara ai ko annabi shi la yuldabul mu'minu marratayn min jumrin wahid mu'mini mai imani baya zura hannunsa a ramin macizi in an yi masa harbi na daya in aka yi masa harbi na biyu to na uku bai zai biyar ba ku raba auren wallahi a raba auren ba inda aka ce ya je ya ta dukan ya ta masa hidima ta kula masa da yaya kuma ya dake ta sannan hakkinta na aurace ya bayarwa baya bayarwa yana neman mata kuma a ce sai hakuri har zuwa yanzu to an ce akwai yaya daman illar da suke kenan in suka tara wa mace yaya to ta zama mai gaji wallahi abin da suke kenan in dai mace ta kuskura ta tara yaya biyar shida bakwai to ta zama mai gaji yanzu ba ita ake yi ba ƴan matan titi su ake zai dake ta iya duka saboda ya san tana jin tsoron ta fita da bar wannan ƴaƴan wa zai kula mata da shi shi ko namiji zaman ba damuwa da ƴaƴa ba da yawan maza ba zaman da ƴaƴa ba zai tafi har ba kowaye ma zai rike ko su dadi ko kansu dadi daga maza suna cin moriyar matansu da yi musu azaba da bala'i saboda ƴaƴan da suka haifa musu duka ga neman mata ga rashin addini ai wannan ma ta rage akwai wacce tace wallahi tallahi tunda na aure mijina yau muna neman rufe shekara 20 bai taba karatun qur'ani ba ni dai a gabana tace gidan mu ma ba qur'ani yazo tace sai na islamiyan yara ban taba ganin mai gida na ya bude qur'ani ko da azumi ko da yaushe yana karatun qur'ani ba ban taba ganin yana yi ba ni ban ma san ya iya karatun qur'ani ko bai iya ba akwai shi suke ko sallah baya amma fa duka iyaye saboda yana da abun duniya sai a ce ai hakuri yanzu wannan ba ku haramta mata aljannan duniyar ba ba ku haramta mata wallahi gwanda ta rabu da shi ta je ta auri talaka mai gidan kara gwanda ta je ta auri mai faskare ya nemo musu abin da za su ci ya girmama ta duk mijin da zai faru ya ci dukan matarsa kuma da daddare ta ya nemo matan banza ya nemo mata cuta da kazanta ya kawo mata kuma sai laifi ya dake ta wannan ba mijin arziki ba ne kurin ba yanda za mu yi wani lokacin in an zo mata ba sai dai a ce ta yi haƙuri ta yi zama yayanta a nan kuma idan ta ƙaurace masa in ta ga za ta iya tunda ya tabbatar yana neman mata in ta ƙaurace masa ba ta laifi ba sai dai kuma sai a duba a gani ƙaurace masa zai sa ya daina ko ku ƙaurace masa zai sa ya daɗa zuwa ya ƙana neman auren zai yana tsaye neman mata gaskiya wannan mata ya kamata a sa ta a cikin addu'a kawai irin wannan sai dai a samu lokaci a samu malam a zo a zauna da shi ba a lasu shika ba akwai abubuwan da ya kamata a koya mata da zai taimaka mata kwarai da gaske ku kira ta ku zauna da ita ku ba ta shawarwari ku kwantar mata da hankali kuma a nuna mata wasu dabaru ku duba yanayin ta situation ɗinta yaya gidansu yaya take in ta rabu da shi ya za a yi ko dai ya gyara ko su rabu ko kuma ta haƙuri ta ci gaba da zama ta ci gaba da addu'a har zuwa lokaci Allah ke yi wallahi wallahi ina da kun san dai jirgi baya jiran mutum ko ina da tafiya ne sai dai a bada lambar waya ta hannun malam sai in sa lokaci sai a kira sai mu tattauna insha Allah assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam da kan baya ta kuma malam ina ina hukuncin aure da miki sai yayi shekara ko shekara biyu sai ku dan kuma ta saba kuma suna tare gida daya ko ba matar ce ta yi idan ya neme ta ba su kawai dare damar sa ne kuma ko kwanciya ɗaki daya baya yi da ita
wannan shi ma yana cikin tambayoyin wanda suke sun zama ruwan dare kaurecewa mata da matsalolin kaurecewa maza ne mata suke yanzu abin ya juya yanzu mazan ke kaurecewa mata wallahi malam ina jin a shekaran jiya wata zo tana mun fatawa ita kan sai ta fashe da kuka ta yi ihu wayyo Allah ta shiga uku dan Allah ya taimaka mata kafin ya zai kusance ta ni kaina matan sai da tsani kuka tarantsi tace abin da yake faruwa ke tace malam annabi zan halaka tace ban kai shekarun da zan iya hakuri ba Allah ya haramta min na aikata haram amma mai gidana yana zalunta ta yau ta kai ga mata ke lallaban maza su lallabe su saboda su biya musu aikin finishin gida akwai zalunci irin wannan akwai rashin imanin da ya wuce wannan ita an hana ta nemi mata ta nemi maza kai kuma ka dora ta akan hanya da bala'i to irin wannan sai a bincika bai da lafiya ne ku haɗu da ke da shi zama bai ka same ki ba aje a nemo masa magani in zai shekara gaskiya na mijin da zai shekara guda bai kusanci mace ba to ya kamata a kai shi gurin likita ya duba shi in kuma lafiyarsa kalau to watakila ko ke ce kike da larura ko kina da wata matsala kun san wani lokacin ku mata kuna da girman kan da ba ku iya zuwa ku bai ku fayyace cewa mazajen ku su muku bayanin me illolin ku duk lokacin da namiji wani lokacin yakan kaurecewa mace to ana samu wani sababi ko dai shine dan iska ko kuma ita ce take da shakiyanci da wani abu ko kuma tana da girman kai yanzu akwai kes din da aka kawo shekararsa hudu ya kaurece mata yace kwarai yace akwai wasu shekarun ma masu zuwa mana me ya faru baka sake ta bai ce aya zan sake ta da yayanta tana kula da su in na sake ta ba zai kula mata da yaya sai zaman ce ne zamana baka da lafiya shi lafiyar sa kalau to me ya faru yace girman kai ne da ita wai ita sarauniya ce wai ce a cike ba a san kishi yar gidan saraki ba ce da zai zo ya neme ta ma sai ta kiran ta tana masa yanga ita neman ta tana masa yanga ya ga cewa sai ya wulakanta sai ya lallabe ta ta yi tsawa ta ce ba yanzu ba ko ta ce tana zuwa ta ƙi zuwa ko ta ce ta manta ya ce bai ga ba zai iya jure wannan wulakancin ba ya ba wa zuciyarsa haƙuri bai zai ƙara aure ba amma zai iya haƙuri ya ce bari zuban da ke shekara goma mu gani wa zai dawo kuma haka yi watsar da ita shekara huɗu ta kasa haƙura ba a cika goman ba ya ce ko ta dawo ce ladabi da biyayya a ci gaba da mu'amala ko ku ta ci gaba da girman kai mu zuba mu gani bai boye ba ni ma wani karatu na koya ashe akwai mata masu girman kai akwai matar da take cewa wallahi malam gashi nan shi ya sani tsakanina da shi yau wajen shekara biyar bai isa in masa magana ba tace na hakura me ya faru wai an mata wani abu da bata ji dadi ba ita ba ta neman miji yanzu mutum ya ji yunwa ya ce ba zai nemi abinci ba mutum ya ji yana jin kishirwa girman kai ya hana ya ce a kawo mai ruwa sha'awar nan fa amr ne fituri wani abu ne da an gina dan adam da shi ba aihu bane dan mutum ya bukaci abin da yake sha'awa ina ce in kina sha'awar miyar ganye zaki ina ce in kina sha'awar awara zaki toya ina ce in kina sha'awar dan wake zaki ina ce in kina sha'awar kaya kaza zaki sa to akwai laifi dan kina sha'awar mijin kin bukace shi na'am shi ya kamata ya neme ki kamar yadda hadisi suka zo da yawa idan da ar-rajul imra'atahu idan namiji ya kira matarsa ya kira da yawa hadisi suna cewa namiji ya kira matarsa to amma ba yana nufin dole shi zai kira ta ba a kyautatawa ce wani lokaci yana da bukata wani lokacin tana da bukata in ma da akwai mutunci da mu'amala mai kyau ba ma sai wani ya kira wani ba kodin dama ana mutunta juna ba sai wani ya nemi wani kawai to wani lokacin mana in mace ta ce mijinta ya kaurace mata to abinci bangaren ta ita ma ba mamaki tana da wani hali, ba mamaki wani abun ce masa, ba mamaki kaza. Ana samun ƴan kurakure da kuma a bangaren kuke yanzu wata abin da yasa ya kaura shi mata kazanta, wallahi duk wannan abun ina ga muku ne ala ilmin wa basira, abisa ilmi with experience ya faru. Mace ce ta kawo karan mijinta cewa ya kaura shi mata, baya kula da ita, baya neman ta, baya kaza, yace eh kwarai kuwa baya yi. Tace kuma ana cikin wannan yanayi ya shirya zai je kara aure. Ni gaskiya a lokacin ban yi wani bincike ba sosai, a matsayin dan adam haushi ya kama ni, ne ta fada nace yanzu baya baki hakkin ki kuma zai je kara aure. Tace wallahi ta zuga ni matan nan ga mata dora ni na hau fada, tace ka nemo shi. Wallahi da mijin ya zo malama da ya fara kora mun bayani sai zance abu nan ban san lokacin da na rufa ta ba ita. Daga nan na gane cewa in mace ta kawo maka kuka to ka rinka bincika bangarorin guda biyu, saboda ita take da bakin ta fada, shi dai side din ba a ji shi ba. Me ya faru? Yace larura ce da ita, infection ne da ita malam. Kuma ku mata kun fi ni sanin illar infection ga 'ya mace. Da yawan mata suna da ciwon sanyi saboda tsabar shirmenta bata ma san me ciwon sanyi ba. Kuma ciwon sanyi kashe mace yake murus tana raye, amma ya kashe ta murus ya cire mata ni'imar mace gaba daya, ya sa mata ciwuka da larurori. Ciwon sanyi ko ce ta tsiyaya, ciwon sanyi tana fitar da abu mai doyi a jikinta. Yace baya iyawa, doyi wani ruwa ne yake fita mai doyi. Yace in ba dalili ba zan fada ba, amma ina gaya muku ne dan karatu ne saboda ki gyara. Yace ya ba ta kudin magani, ta je ta sayo, aka kai ta aka bata magani dubu kaza. Yace yanda ta sayo maganin nan haka yana nan akan tebur din da bata sha shi ba wata kaza. Ba ta shan magani, ita wata tsani kwaya. Ta je ta nemi manyan mata su ba ta shawara ko maganin gargajiya da ake taki. Yace sai dare yayi ta zo ta taba wani uban kwalliya, kuma ga kazanta a tattare da shi, ya zai da ita. Yace wallahi ba zai iya ba, kashi kansa zai yi. Yace kawai ya yanke shawara saboda albarkacin yaya, zai ci gaba da barin ta. Kungana ga muku akwai masu cin albarkacin yaya, zai ci gaba da barin ta, ci gaba da zama, zai kuma karo yarinya yar zamani ta babu ruwa mai tsafta. Haka ne eh, har Allah ne ya dora ni shekariya shi. Allah ya dora, Allah shi hana yake nemi magani. To yanzu wannan in baka yi bincike ba, kaga shi ka zargi mijin, ya zai je ya tafa da cikin kazanta cikin ciwo? To akwai wannan. Da haka duka bangarorin suna da matsaloli. Akwai masu neman mata mazan, yawanci wasu mazajen in suna kaurace mata to matan suna neman mata ne a waje. Sha'awar ta tace je katta a waje, yana da ƴan matan waya, yana da ƴan matan office, yana da waɗanda in zai tafiya suke jin sa, yana da waɗanda suke masa kaza. Abubuwan ba a cewa komai, akwai na abokane da suke kawo masa. Ke kuma Allah ya jarrabe ki, gashi ga mijin naki aka yi. Kai malan rayuwar mata suna cikin damuwa. Allah ya yi muku, ya Ubangiji ya ba ku mafita. Allah ya yi muku. Na'am.
Assalamu alaikum. Miji na yanzu shekara ɗaya kenan da ya bar ni a Najeriya, ya tafi kasar waje, can yake aiki. Kuma wata na hudu kenan da ya bar ba a yi iko ne a form of communication da ni. Idan na kira bai dauka, in ya yi message ba reply, ba shi da ranar dawowa. Mahaifiyarsa ta tambaye shi yaushe zai dawowa, bai da definite answer. Ya bar ni gidan iyaye na, gunke mani kowace hidima, yana tura mani 20k kowane wata.
Iya kasar wajen yake tura mata 20,000.
Idan na tambayi, ana idan tambayi, idan tambayi ya sawwake mani na yanki kwata-kwata auren shekara ɗaya ne da wata biyar, wata ɗaya ya yi a nan ya tafi. Na gode ma.
To, mu yi mata addu'a Allah ya yi mata wannan yanayi, Allah ya kawo mata mafita. Yanzu kin gani irin wannan, ai zalunci, iya zalunci kenan. idan yana da uzuri ya gaya mace yana da uzuri ka tafi ka bar mace shekara guda da ƙari ka dauke wata 4 zuwa wata 5 baka daukan wayarta me ta maka kuma ka tafi ka barta a matsayin matan aure yanzu a wannan zamanin ka tafi ka bar mace a gidan iyayenta yanzu hakkin iyayenta ne su ciyar da ita ba fakin iyayenta bane sabulunta da omanta da kudin asibitin da abincin rana da na dare da na komai da suturarta da transport dinta da komai nata yanzu dan Allah kowace mace za ta je ta kwana da mijinta da dare ita wannan tana zama shekara da shekaru ba san ranar dawowanka ba kuma a matsayin matan aure wallahi wannan zalunci kuma in akwai masu laifi a ciki akwai iyayenki ya kamata ki neman miki yanci a kira shi in bai dauki lambar waya ce ba zai dauki na wani a kira shi a gaya masa wane ka zo a yi yarjejeniya yaushe za ka rinka zuwa kula da matarka ka faɗa in kin ga za ki iya masa zaman jira wannan watanni bismillah ke kika za ba ki je ku yi ta fama in ba za ki iya ba ki ce ba zan iya ba ku tsaya ku yi bage ne ku yi negotiating ku tattauna idan haka ba ta faru ba a buga miki visa a sai miki tikiti kawai sai dai ya ganki tsundum ma'aikatar za ki je ki ce director su kike nema ki ce ke matar wani sai dai ya ganki irin wannan dabarar wani lokacin tana amfani akwai matar da ta yi wannan muka sa ta yi haka ai dole a ranar ya fita neman gidan haya ai tana zuwa ta ce to a nema min resident permit ta ce ba inda zani wallahi kafarka kafata ki yi haƙuri zan zo ta ce a'a ai tunda na zo ai zan ci ya ƙare mu ci tare mu sha tare mu kwana tare mu tashi tare kuma in na ɗan huta ma ni ma.